Albarkatu, barkan mu da wannan lokaci da kuma sake haduwa da ku a cikin wannan shiri na amsoshin tambayoyin ku da kuma shawarwari. Wannan shine shirin mu kashi na 63. A yau 5 ga watan Shawwal Hijira 1447, wanda ya daidai da 24 ga watan 4 ga watan 3 shekara ta 2026. Sunana Injiniya Abdullahi Adamu Musa, kuma wannan shiri yana zuwa muku kai tsaye daga Al-Ansar Studio da ke Sharaɗa Phase 1 Kano. Kamar kullum muna tare da babban malaminmu Associate Professor Abdullahi Usman Umar Gadan Kaya. Muna yi wa malam barka da zuwa.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Ba tare da ɓata lokaci ba, za mu shiga cikin shirin bayan hutu da muka je na Ramadan. Mai tambaya ta farko bayan sallama yake cewa ya ji karatun wani malami wanda yake cewa duk wanda ya yi sallah a gaban liman to hakika ba shi da sallah, mashakar akwai guri a bayan liman. To ya ce shi dai ya sha yin sallah a gaban liman musamman ranar Juma'a, idan ya zo ciki ya cika sai ya nemi waje inuwa haka sai ya zauna. Sannan shi akwai irin ƙananan masallatai na cikin unguwa wanda zaka ga cikin ba zai iya ɗaukar mutane gaba ɗaya ba, sai ka ga an yi shimfiɗa a gaban masallacin an yi sallah. Shi ne yake tambaya menene hukuncin sallolin da ya ɗau lokaci yana yi a gaban liman kenan.
To, alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in, allahumma allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa barkamu da sake kasancewa a wannan fili namu na amsoshin tambayoyinku, wanda yake zuwa muku dukkan mako na ranar Talata. Na farko muna yi wa ƴan uwa fatan alkhairi, da kuma muna musu barka da sallah, da fatan an yi azumi lafiya. Kamar nan ne muka yi ta addu'a, Allah kai mu yi azumi lafiya, ga shi alhamdulillah mun cika kwana 30 muna azumi, alhamdulillah. Muna fatan Allah ya karɓa mana, sannan muna fatan kuma masu azumin sita Shawwal sun fara, kuma da fatan Allah yana tare da mu kuma ya karɓa. Yau dai insha Allah ta'ala na san an yi nisa da wannan azumi tun da 5 ma ga Shawwal. Fatan mu Allah samu cikin masu azumtan wannan azumi, da annabi ya kwadaitar ya ce a yi wannan azumi na sita Shawwal, an samu Ramadan sun ma'a ba wasu sittin min Shawwal kana ka siyamin da wanda azumin Ramadan ya biyo da sita Shawwal, shida a cikin Shawwal, Allah zai ba shi ladan kaman ya yi zamanin sai na azumi. Allah ya karba mana, Allah ya samu dace. Kuma wanda bai fara azumin nan bai kokari ya fara, duk da dai naga akwai zafin rana. Akwai zafin rana sosai, za a iya jinkirtawa a jira a ga ta ɗan yi sanyi kafin watan ya fita, insha Allah za ta yi sanyi. Jarumai kuma waɗanda suke ba sa jin tsoron rana su yi azumin su huta shi ya kuma su alkhairi. Allah sa albarka. Mai tambaya ta farko yana magana akan sallah ne gaban liman. Mun taɓa amsa irin wannan tambaya, da haka ba za mu tsawaita maganganu a kai ba, za a iya komawa a baya a cikin fatawoyin mun yi magana. Ya ji wani malami yana faɗan cewa ba sallah gaban liman. Eh, haka ne, haka yake daga cikin maganganun malamai. Akwai wanda suka taɓa kan matuƙar akwai guri a baya, mutum ya ƙi ya bi wannan guri ya je sallah gaban liman bai da sallah. Haka fatawar take, kuma a gane cewa haramun ne yin sallah gaban liman, haramun ne yin sallah gaban liman, bai halatta ba a sallah gaban liman. Kenan duk wanda yake sallah gaban liman ba tare da uzuri ba, sallarsa tana cikin haɗari. Kuma lallai malamai sun tsoratar, sun kuma tsawatar akan yin wannan sallah a gaban liman. Allahumma illa wanda ya yi shi akan kuskure, yanzu kamar wannan mai tambaya a ga ai bai sani ba ne. Kullum a shari'a ku dinga gane wani abu guda, idan mutum ya yi ta aikata wani abu daga baya ya ji fatawa, to shi kenan sai ya istighfari, sai ya tuba, sai ya gyara na gaba. Daman shi ne amfanin sauraron ilimi, amfanin sauraron karatu, sai mutum ya gyara na gaba, sai ya kiyaye. Kuma insha Allah ta'ala Allah zai masa akwai lamin taba وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات ما حسنات وكان الله غفورا رحيما دان هكا دا كي دا أبو كننكا دا ودن دا سيكي صلى قبل لمن كدين ين صلى قبل لمن إذن دا كني تو يندو كنجي فتوى كنجي إلمي كمشيني أمبان متين يرنك بيبير معلمي يرنك سورارا كراتتك دا وعزك da sauran tambihi da malamai suke don ya samu ya rinka gyara addininsa in ba haka mutum zai ɗebi shekaru a rayuwarsa yana yin shirme yana aikata abin da yake ba na daidai ba da ka ce ka je ka tuba ka yi istighfari da kai da ƴan uwanka ba wani maganar karamin masallaci ko babban masallaci kawai abin da ake so dai ya zama dai wuri akwai wuri a baya a yi sallah in babu sai a yi a gaba wallahu ta'ala a'lam Allah ganar da mu na'am
Allah saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa tana neman ƙarin bayani wai me fahimtar ahli sunna shin ya halatta miji ya dauki dan matarsa ko yarsa ya ba wa kishiyarta ba tare da ya nemi shawara ko amincewarta ba sannan ta ce dan Allah malam ya ja hankali akan maza game da adalci a zamantakewa aure da iyalansu
to alamu dai kamar suna nuna cewa ita wannan mata kamar wato kamar mijinta ya dauki yarta ya ba wa kishiyarta ne ba tare da neman izininta ba wannan ba daidai bane wannan kuskure ne idan yana jin cewa yana da haƙƙi da iko akan wannan diya to lalle shi ita ma matar tana da iko kuma tana da haƙƙi akan wannan diya irin wannan ɗabi'a da mutane suke yi na ainihin wato kafa doka wacce take ta kama karya ba tare da tuntuɓar iyayen yara mata ba mana iyaye mata wannan ba daidai bane kuma abu ne da gargajiya ce kawai wacce take ba ta shari'a ba gargajiya ce wacce take ba ta shari'a ba to gaskiya kamata mutane su kware su kiyaye abin da ya kamata mijin ki yi shine ya nemi izinin ki ya sanar da ke cewa lallai yana so zai ba da yarki ga abokiyar zaman ki wataƙila ba ta haihuwa wataƙila tana son ƴaƴan naki a nemi izinin ki a sanar da ke wannan shine ya haka ya yi aikata daidai kuma idan bai nemi izini ba kika ce ba ki yarda ba to ya kamata a zo kan kujera ta sulhu da tattaunawa ku tattauna ku fahimci juna gaskiya kuma gaskiya ne mata suna kukan mazajensu cewa suna musu rashin adalci wanda rashin adalcin shine yake jawo rashin zaman lafiya yake jawo fitina yake jawo ainihin wato rikici a tsakanin ma'aurata wanda kullum kokarin da muke a wannan shiri shine ya za mu kashe wannan wuta ta ainihin wannan ta lalacewar zamantakewa da auratayya a cikin gidajen masu aure don haka don Allah mazaje su rinka mutunta matansu su rinka kimanta su rinka daraja su wayan da za a mutum ya zo ya dauki yar mutum ka dauki yarta ka bayar da ita ko a kishiyarta ko a mahaifiyarka ko a abokinka ko na makamancin wannan ba tare da izininta ba wannan ba daidai ba ne kuskure ne kuma ba za ka taɓa jin daɗi ba kuma wannan idan kana nufin kai wannan saboda zumunci ne to zai iya yiwuwa ka saka haushi da ƙiyayya daga ba tsakanin ita matarka da wanda aka dauki yarta aka bawa ba tare da yardarta ba haka irin wannan ɗabi'a mutane suke yi sai kawai sai mutum ya dauki yarsa kudin ya bayar da ita bayarwa na aure ba tare da ya sanar da uwarta ba an yi magana ce kai mata ne da Allah ya shiga ka kula da mata wannan ba addini bane ba daidai bane ya kamata ku sani ƴan waye kuma mutane suna karatu suna tambayan malamai da za ka dauki yar mutum da ta yi naƙudarta ta yi wahala a kanta ta yi hidima a kanta ta tsaya a kan tarbiyyarta wataƙila ma ta ma fi ka tsayuwa a kan tarbiyyarta ai ita ta inganta rayuwarta har aka ganta ake sha'awarta ka zo ka dauke ta ka bayar da ita ba tare da ka tuntube ta ba za ka shawara da ita ba kawai sai dai aje wai baki sun yi sallama suna tafiya sai dai aje labari ai ya bada ita wata ma wallahi abokiyar ta kira ta masha Allah ashe kun bada wance ashe wance kan za a aurenta kamar yaya an bada ita ba ta labari uwar wannan ba daidai bane don Allah mazaje su ji tsoron Allah su gyara irin wannan ɗabi'a wannan wulaƙanta mata ne da tozarta su da kuma ƙwace musu haƙƙinsu da Allah Ubangiji ya ba su wallahu alam na'am
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa tana dauke da wata damuwa tun ba ta da wayo, yanzu ta mallaki hankalin kanta. Take cewa mahaifiyarta tana zama da yayyenta maza, suna aibata mahaifinsu da maganganu wanda tace ita kanta ba za ta iya maimaitawa ba.
Subhanallah.
Tace mahaifinsu bai taba zaunar da su ya koya musu wannan dabi'a ba. Tace dukkanin abin duniya banda ba wanda baya musu in dai Allah ya hore masa. Tace ya kai mahaifiyarsa maka ya kai sau 40. Amma har yau gani take baya kokari kuma tana kwatance da wasu wanda rabin abin da yake ma rabin abin da yake ba a musu. Tace ba ta jin dadin ba ta sa baki a wannan cin zarafi da ake wa mahaifin a bayan gidan shi. Shine tace dan Allah ya zafe da rayuwarta. Tace gani take abin zai lalata mata zamantakewa da na al'umma. Shine take cewa ya za ta yi ta kasance, ya za ta yi ta kare wa mahaifinta mutunci.
To na farko dai yana daga cikin abubuwa masu muhimmanci ya kamata mu ja hankalin ainihin wato iyayen yara a cewa ba daidai ba ne a koyawa wato ‘ya’ya tarbiyya na zagin iyayensu, kuma ba daidai ba ne a koyawa yara tarbiyya na ainihin wato tuzarta mahaifansu. Yaya za a yi kina matar aure? Ya za a yi kina matar aure? Ubansu da ya haife su ki zauna a kina zagin ubansu a gabansu, ko kina aibanta shi? Me ya miki haka? Wannan ba daidai ba ne, kuskure ne wallahi. Da haka mahaifi yake abinda take yi ba daidai ba ne. A wannan zamani a irin wannan rayuwa a ce ana buga lissafi, mutum ya kai matarsa ta yi ta hawa jirgi yana kai ta Saudiya sau 40, a yayi kokari kuma a ce bai yi daidai ba, ko kuma bai cika burin da ake so ba. Sannan kuma abin da yake mai ciwo, ana koya a ‘ya’yansa rashin kunya, ana koya a ‘ya’yansa rashin tarbiyya. Wannan da tijuwa abin da take ba daidai ba ne, kuskure ne. Kuma Hajiya, idan halinki ne zagin mai gidanki a gaban ‘ya’yansa, to ki daina. Iyaye mata ku kula, haram ne, cin amanar aure ne, tuzarta aure ne, lalata tarbiyyan ‘ya’ya ne. Ku zo a gaban wato ‘ya’ya kuna zagin uba, in ke mijinki ne su kuma ubansu ne, kuna faɗin munanan halaye da ya shiga tsakaninku da iyayensu, kuna aibanta iyayensu a gabanku, za a wayi gari yaro ba zai ga mutuncin ubansa ba, ya je ya tozarta ubansa ya shiga wuta, kai ne sababin ƙona ɗanki. Dan duk ɗan da ya zagi ubansa, ko ya wulaƙanta ubansa, ko ya tozarta ubansa, ko ya zagi ubansa, ko baya ganin mutuncin ubansa, wallahi wannan ɗan ba zai gama lafiya ba. Ya kamata mu gaya muku gaskiya, wannan ɗa ba zai yi albarka ba. Ya kamata mu gaya muku gaskiya, duk ɗan da yake wulaƙanta mahaifinsa ko mahaifiyarsa, wannan ɗa fa ba ɗan albarka ba ne. Kuma haka abin zai ta binsa har zuri'arsa ta ƙare, shi ma sai nasu ‘ya’yan sun tozarta shi. Duk ɗan da yake cin mutuncin iyayensa, Allah ba zai bashi haka ya yi rayuwa mai daɗi ba. Zai ga baƙin ciki, zai ga asara, zai ga ba daidai ba, kuma babu shi babu samun kwanciyar hankali da nutsuwa tunda ya tozartar da manyan mutane iyayensa. Da haka ba daidai ba ne uwa ta zama ita ce sababi da za ta sa ‘ya’yanta su zama ‘yan wuta. Ba daidai ba ne uwa ki zama ke ne dalilin da za ki sa kin ɓata sunan wato uban ‘ya’yanki a gaban ‘ya’yansa. Wannan kuskure ne, kuma ba tarbiyya ce mai kyau ba. Da haka ki sanar da mahaifiyarki a hanyar da ta dace, cikin hikima da girmamawa, ta daina wannan ɗabi'a. Kuma ki ja kunnen ‘yan uwanki su daina yadda ana zagin ubansu a gabansu, ana aibanta shi alhali yana iya ƙoƙarinsa kai, ko baya yi ma ƙaddara baya ƙoƙarin nasa. Uba ya fi ƙarfin a sa shi a zage shi gaban ‘ya’yansa. Allah ya sauƙi malam.
Allah ya saka da alkhairi. wannan take cewa wai ya halatta idan miji zai yi wa mutum abu sai ya faɗa wa mahaifiyarsa, kuma daidai ta ce daidai da kayan miya idan ya siya sai ya karɓa, sai dai a wajen mamashi mijin za ta karɓa. Ta ce ko unguwa za ta je, sai ta yarda sannan ta je. Ta ce suna rayuwa mai daɗi a gidan ta da ita da mijinta, ba a fi wata biyu ba ya dawo da ita, ya dawo da maman cikin gidan. Shi ne take tambaya ko me za ta yi ba ta isa ba, shi ne take neman shawara.
To, dangane da halaccin mutum ya rinƙa ba wa mahaifiyarsa labarin abin da yake a gidansa, halacci halal ne, babu haramci a ciki, idan dai bai zai kawo fitina ba a cikin zamantakewarsa na aurensa da iyalinsa. Kuman ba da labari, kayi kaza a gidanka, kayi kaza a gidanka, kana gaya mahaifiyarka wannan ba laifi ba ne, amma na faɗa idan bai zai iya jawo matsala da kuma kawo rikici tsakanin ita iyalinka da mahaifiyarka ba. Na ɗaya kenan. Abu na biyu, ba shari'a ba ne, ba haka musulunci ya ce ba, idan matarka za ta tafi unguwa sai ta nemi izinin mahaifiyarka, ba inda aka faɗi wannan, kuma ba wanda ya kafa wannan doka, ko ba ba. Akwai wanda shi ma ake da wannan ɗabi'ar, wai idan matarsa za ta tafi unguwa, wai sai ta je ta tsuguna gaban mahaifinsa, sai ta je ta nemi izinin mahaifinsa, shi mahaifin shi yake ba da dama matar ɗansa ta tafi unguwa. Wannan ba shari'a ba ne, ba daidai ba ne. Kuma shi uban da ya yadda ya ɗauki wannan nauyi, ya ɗauki wannan mulki da wannan ragama, to ya ɗora wa kansa rigar da Allah bai ɗora masa ba. Don haka, idan har mijinki ya liƙe ki a jikin mahaifiyarsa in za ki je unguwa sai da izininta, to wannan ba shari'a ba ne, ba daidai ba ne. Kuma idan aka saba mata, ba a saba Allah ba. Amma dai a yi musu bayani su fahimta, wataƙila akwai jahilci ne, kuma wataƙila gani yake kaman girmama iyayen ne, amma dai a ce makaranta. Akwai wata ɗabi'a malam da mutane suke, wanda shi ma ya kamata a gyara. Wai sai mutum wai ya ce komai da komai a gidansa da yake wa iyalinsa, wai sai ya ji ya tsuguna ya gaya mahaifiyarsa, ni wallahi ba na ɓoye mahaifiyata komai a gidana. Ka kula, girma mahaifiyarka daban, riƙe girmanta da mutuncinta daban, zuwa kuma kana ba ta labari akan zamantakewarka ta aure da iyalinka shi kuma daban. In ba haka ba, wallahi watan za ka wargaza gidanka, kuma za ka hana gidanka samun zaman lafiya, saboda ɗabi'a na mata da kuma kishi. Don Allah ya kawo mu a waɗannan shekaru, a wannan zamani, akwai iyaye matan da wallahi al'azimu suna kishi da matan 'ya'yansu, kuma za ta iya hana matarka zaman lafiya a gidan. Wani ƙyashi-ƙyashi yana zuwa, da wani hasada-hasada yana zuwa, musamman ma idan ya haɗu da ƙannen kamata ko yayyen kamata, suka samu labari sai su ta zuga mahaifiyarka, ta hana ka aikata abin da yake wajibi ne akan ka shari'a. Ko me ya jawo? Saboda baka kame bakinka, ka ce a tamba sai ka je ka ga mamanka, sarka ka gani ka ce ka je ka ga mamanka, dan takalmi mai kyau ka ce wa matarka ka je ka ga mamanka, wa ya saka? Ba wanda ya saka wannan, ko wannan ba biyayya ba ne, baya cikin abin da shari'a ta ce a yi da sunan an bi uwa, baya ciki. Ba wani malamin da kuma zai gaya maka haka. Al'ada ce kawai kuka kawo kuka kakaba wa kanku, kuma take zamantowa matsala ce a gare. Ita kai mata hidimarta mahaifiyarka, ka kula da ita mahaifiyarka, ka taimaka mata mahaifiyarka, amma alaƙarka da iyalinka da matarka ko da 'ya'yanka ko wani abu sauransu, wannan in baka gaya mata ba kai laifi ba. Sai dai neman shawara in akan babban abu ne, wani babban abu, na ce babban abu, wani abu mai muhimmanci. Amma hatta kayan miya, kuma kayan miya ta tashi da tumatir, sai ka je saboda baka da lokaci, ko in ce kana da wadataccen lokaci, ba daidai ba ne. Ya kamata mutane su gyara zamantakewarsu na gida don samu rayuwa mai daɗi. Allah ya mana kuwa. Na'am malam.
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba yake cewa akwai abin da yake damunsa. Yana ganin babban matsala ce a gare shi, wai yana yawan shiga damuwa wasu abubuwa, wai idan ya ga wasu abubuwan da suke faruwa, wal iyazu billahi, wai sai ya ji kamar ba Allah abin da ya faɗa kenan. So ya ce amma akwai wani lokaci wai da ko dariya ya yi sai ya yi istighfari saboda yana tsoron kada Allah ya kama shi da wani jin daɗi. Shi ne ya ce, ya ce malam kun san ire-iren masu wannan tunanin.
Lallai kam ire-iren ku.
Me za a ce game da su?
Ka ɗebo wa kanka aiki.
Ire-iren su masu wannan tunanin. Me za a ce game da su?
Shi dai wannan bawan Allah mai wannan tambaya gaskiya bai da lafiya. Ba shi da lafiya. Iya da matsala, iya da lahura. Duk wanda zai ji cewa a rayuwarsa yana wata mu'amala ji cewa kamar ba Allah, akwai damuwa. Sannan abu na biyu, dariya idan ya yi sai ya je ya zauna ya ta isa gifari. Yana ganin dariya nan da ya yi?
Wai
ya ji daɗi. Wai ya wuce wani daɗi a rayuwarsa, Allah kada ya kama shi. To waye hana ka ka ji daɗi? Waye hana ka ka ji daɗi? Jin daɗi na haram ne aka hana ka. To kaga wannan wato ya shiga wani ma'azak, ya fada wani lungu, ya shiga cikin wata sarƙa wanda kuma gaskiya alamu yana nuna akwai shafan shedan ne a tattare da shi. Idan a Kano yake, ka kira shi ka ba shi lokaci ya zo mu zauna da shi ya faɗi abubuwan da yake damunsa don a ba shi shawara. Gaskiya nan yana buƙatar maruƙiya ne, bai da lafiya, don ba noma ne yake ba. Kuma kaga jin cewa ba Allah nan a wannan zaman fatawar a nan, to fa ba za a iya warware masa wannan matsalar ba. Gaskiya yana buƙatar ya samu wani malamin addini ya zauna da shi wanda yake menene ake cewa a yace yake ƙaryata existence na Ubangiji, yana ga ba Allah. Ya a wani lokacin ya zauna sai ji kamar ba Allah, a zauna yana buƙatar a zauna da shi a mai bayani. So ka daɗe bibiyar tambayarsa, idan a Kano yake ka sa ya zo, idan ba a Kano yake ba ka haɗa mu da shi ta waya sai mu ga yadda za a taimaka masa. Amma bai da lafiya, shi ne zancen kawai. Ni ban ma taɓa ji wannan fatawar, wai a ce mutum daga dariya kawai in yayi sai ya ji ya alwala kama isu gifari saboda yana ganin cewa ya saba Allah, wai ya ji wani daɗi. Haba wannan tsananin addini ya isa mu je mallam.
Allah ya saka da kai. Mai tambaya ta gaba take cewa a America take zaune da mijinta, tace shekarunsa 41, tace amma sai ya ga dama yake yin azumi, batun sallah kuma ba duka yake yi ba, kuma babu ruwan shi, hankalin shi baya tashi kwata kwata. Tace aikin dare yake 8 na safe yake dawowa gida, sai ya dawo yake yin sallah asuba. Idan an tambaye shi me yasa baya azumi, sai ya ce makara yi, kuma ba tace ba fa ko ina yake ba, shine tace dan Allah mallam ya mishi wa'azi da nasiha.
To da wanda yake America, da wanda yake Ingila, da wanda yake Canada ko Nigeria ko Cameroon ko Chad, dukkan su akwai dokar Allah a kan su, su yi azumi su sallah. Matukar mutum yana ansarin cewa he is a Muslim, ki gaya wa mai gidanki, idan ya amsa cewa ya yarda shi musulmi ne ba kafiri ba, to akwai azumi guda 30 ko 29 a kansa a duk shekara sau daya. Ki gaya mai gidanki, idan ya amsa cewa shi musulmi ne, wallahi ana bin sa salloli guda 5 kullum, 5 congregational prayers, dole sai ya yi su. Wannan ba compromise a shari'a, ba wani dalilin da za a hana shi yin sallar nan, kuma dole a kan lokaci. Abin mamaki dan uwa mallam, ka duba ya tafi yana bauta, yana aikin company, yana aikin ma'aikata, ya je ikwana yana aiki, amma ya zo ya dawo gida ba zai iya bauta wa Allah ba, ba zai iya sallah ba. Wallahi wannan ba ƙaramin bala'i ba ne. Kuma abin tausayi mallam, shekararsa 40 ko shekararsa 40?
Shekararsa ne 40 da
shekararsa 40 da kaga har yanzu yana tsoron yarinta kaɗan, ba yaro can ba dai, amma dai da sauran shekaru watakila ya ƙara wata 20 ko 30 a nan gaban Allah ya yi masa taimako. To kaga yanzu ne yake daidai da ya bauta wa Allah. To amma an ci rashin sa'a, musamman ɗan uwa injiniya, rayuwa a irin ƙasashen Turai, rayuwa a irin ƙasashen Turai, duk mutumin da yake rayuwa a ƙasashen Turai baya bibiyar malamai, yana jin wa'azi, baya following program na wa'azuka da karantuka, in yayi wasa zai rasa imaninsa ba. Yanzu kaga ita wannan matar ai tana following ne, tana bibiya, dan haka abin yake damunta. Yanzu haka ba mamaki wannan mutumin ka bincika ka ga bai da wani program na addini da yake zama yake bi. To lalle ka gaya mata ta dada jansa a jiki, ta ci gaba da yi masa nasiha, ta tsoratar da shi Allah. Mijin ke yana cikin hadari, ba karamin hadari ba, ya zama baya sallah, azumi sai ya ga dama yake yi. To shi da yake aikin dare ya za a ci ya makara, mai aikin dare kan kaga yana farki aiki, kuma a sahur din nan ai a cikin dare ake yin sa, karshen dare ake kawai, dai bai da niyyar yin azumi, Allah shirya da shi. Kuma wannan dabi'a ce mummuna mara kyau, idan mutum ya mutu yana aikata wannan dabi'ar fa alkawari ne sai ya shiga wuta. Ƙwarai da gaske, duk wanda ya mutu bayan sallah ko baya kusa da kula da sallah, ko mutum ya kuskure ta kubuce masa ya fadi ya mutu baya azumi, to abinda zai hana shi ya shiga wutar jahannama kan insha Allah sai dai mutuwa. Allah shi ne da mu, kuma Allah ba shi ikon tuba, saboda abu ne wanda yake yana da hadari kuma bai da dadi. Allah ya kiyaye,
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa mijinta ne ta tambaye shi kuɗi za ta je asibiti, sai ya tura mata, ta ce wai daga baya sai tausayin shi ya kama ta, saboda ta ga alamar kamar bai da isassun kuɗi, sai ta maida masa kuɗin shi ne ya riƙe abin a ran shi. Da ta yi magana sai ya ce wai ai shi da yake matsiyaci, bai ta mai da shi matsiyaci, ta ba shi haƙuri, ta ba shi haƙuri, ta yi masa bayanin dalilin da ya sa ta yi haka, amma duk lokacin da ta yi masa magana sai ya ce ai shi matsiyaci ne. Ta ce to shi ita ba ta jin daɗin wannan abin, don Allah malam ya ba da shawara, kuma ko ba
shawara ita ta yi laifi, tunda ta san ga yadda yake fandararre ne, a kauce yake ba, a asiti yake ba, in dai a bisa yadda ta faɗa ne. Malam ideally mutum ɗan adam ai yana son wanda ya tausaya masa, wanda ya ji ɗanka. Matarka ta ce ka bata kuɗi, ta tausaya ma, ta ga kaman baka da kuɗi, ta dama da kuɗinka, kuma ka mai da abin habaici da gaba. Ai wannan abin ya canja tsaya, ya fita daga yanayin ɗan adam lafiyayye, mai lafiyayyen tunani ya yi. To ke da dakin tun da kin san halinsa, me kai kika mai da mai kuɗi?
Hakan zai faru ba.
Ki ta kiransa kina gaya mai sunan babban mai kuɗi a ƙasar nan kurin, shi ne kullum kin zo gaje ki ranka daɗewa ne, ki faɗi sunan wani babban mai kuɗi, in ya ce ya yi abu na kike da gaske nake yi, fa so nake ka zama shi daga yau, kuma ko taro kar ki sake rage mai, in ma ba mu ce ki masa ƙari ba, ki dubula masa ba, tunda shi ba matsiyaci ba ne ba. Ki yi haƙuri, an samu matsala, mijinki yana da riƙo, ki yi haƙuri, kai ma soyayya da ƙauna da tausayin ta ja kike wani abin da daga baya zo ya zama miki mushkila. Allah ya kare mu, Allah ya yassare, Allah ya rufe asiri, sannan kuma ki ci gaba da dai bashi hakuri, Allah ya sa shi kuma ya gane. Na'am,
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa mijinta ne wai yana cikin saduwa da ita sai alfajir ya keto, kamar an kira sallah kenan, shine take tambaya matsayin azumin su. Tace wai basu wannan ba, basu tashi ba sai da suka karasa
ba komai. A'a, mana suna sani alfijir ɗin ya keto suka ci gaba, ko ku dai ba su sani ba, suna cikin saduwan sai da suka tashi sai suka ga alfijir ya keto.
A'a, sun sani, suna ciki ne sai aka saka ya keto, kamar an kira sallah kenan.
Eh,
so kuma sai suka ci gaba suka karasa abin su, sannan suka tashi.
To gaskiya wannan ba su da azumi a matakin farko, kuma sun yi jima'i a cikin wata Ramadan akwai kafara a kansu, tunda fa suna sani kace ko kenan, ganganci ne. To kin shiga uku, ki ga mai gidanki shi ma ya shiga uku, duk kun shiga uku, ba wani abin da zan faɗa sama da wannan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na muje,
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa ita mace ce wai mai son duniya, ta yi abokai wanda su ne silar lalacewar addinin ta, ya janyo har azumin ramuwa ba ta yi, bata san ma adadin azumin da ake binta ba, kuma ga wasa da sallah. Shine ta ce yanzu abin yana damunta, ta yi nadama, amma ta ce wai ta san Allah ba ya yafe azumi ko sallah. Shine ta ce ta rasa yadda za ta yi dan Allah ya zace ta rama su.
To da mun dai farko dai abin da ake so a yi nadama, tunda kin yi nadamar kin nuna damuwar, to wannan an ci nasara akan wannan. Wannan damu alama fata niyyatu Allah ya uda ila zambihi fi ma baqiya alayhi min umrihi, haka mai Allah ne faɗa. Wa shurutut tawbati, kenan shurutan tuba, mutum ya nadama akan abin da ya gabata, kuma kin yi nadama, kuma ya niyyar cewa ba zai koma kan abin da ya aikata na laifi ba, kuma duka wannan kin aikata, shikenan kike je ki ta tuba, ki ta istighfar. Ya kamar malamai suka ce je ki nemi afwa tunda baki ma san adadin me kike gabadi, ta je ta tuba kawai, ta ta istighfar, ta ta neman afwar Allah, ta je ki ta tuba, ki ta tuba, ki ta tuba, ki ta istighfar, amma ki ci gaba da mu'amalar ki, kuma insha Allah Allah mai afwa ne, zai miki afwa insha Allah. Na'am.
Kuma saka da aske wannan take cewa tana tare da mijinta tsawon shekara daya, amma ba ta jin dadin tarayya aure da shi, tun tana hakuri har ta kai tana fada masa amma bai canza ba. Wai shaidan ya kai garin jaya ta je ta kula wannan a waje kusan watansa bakwai. So amma ta ce ita ma wai ta yi
me watansa bakwai, tana tarayya da wani,
eh tana mu'amala da shi
da wani mijin da ba nata ba,
eh
kuma da aurenta,
da aurenta.
Subhanallah.
Ta ce amma ta yi nadama, wai amma tana son shi, hatta kai wai in bata ji shi a rana ba, tana shiga damuwa.
Wannan nadama ta tafi ta gaskiya ne, hanya ba kariya take ba,
labarin take bayarwa, amma yanzu gaskiya take ba ta son alaka, tana cikin damuwa, tana cikin tashin hankali, yanzu ya za ta yi ba.
Eh, ta gama biyan bukata wata bako aiwa wasa ba injiniya, kusan shekara bukatar ta ta gama biya kenan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ko matar aure ce? Ka duba sosai.
Shekara ta 11 da mijin ma sannan ta je.
To Allah sauki.
Baya biya mata bukata.
To amma a nan gurin, a nan tambayar ya kamata mu dauke ta gaba gaba. A me dalilin da ya sa ta yi wannan abin?
Ta ce mijinta ne ba shekara 11 ba kulawa, ba sa samun gamsuwa da shi, kuma ta masa magana tun tana hakuri har ta zo ta masa magana.
Okay.
Amma baya.
Na gane kamar. Okay, to babu satisfaction.
Eh.
Mana bana ba ko bai da lafiya, ko kuma yana da rauni na dan adam namiji, ko kuma yana da dai wasu abubuwa, kuma ta riga ta sanar da shi. Allah sauki. To tana da uzuri, amma ba wai uzuri karbabbe da zai sa ta je ta aikata barnata ba. Dan da tayi wannan abun, duk matar da take tare da mijinta baya gamsar da ita, tana jin she is not satisfied, ba ta da gamsuwa akan mu'amalar su, to kar ta je ta yi zina, ta kashe auren, ta kashe auren shi ya fi ki kashe auren murus. Ki je ki zawar shi, ki jira wani mijin da zai zo aure ki, zai fi miki sauki akan ki je kina tare da mijin ki na aure, kina alaka da wani mijin. Wannan cin amana ne, wannan ha'incin aure ne, wannan kuma yaudara ne. Kin aikata haramun, ki je ki tuba, kin zama mazinaciya a adadin wata bakwai, kina gidan mijinki, kin ɗauko maniyin wani kin sa a gidansa, kuma yanzu nan fa Allah ya injiniya, ba mamaki an ɗauko ɗan wani an sa a gidan nan, ɗan wata bakwai ba wasa bane, ba mamaki an ɗauko ɗan wani an sa a gidan nan, sai wani abin da Allah ya kiyaye. Abu na biyu, mata ku rinka tambaya, yanzu da lokacin da kike shiga cikin wannan yanayi, kin kira wani malamin addinin musulunci, kin ce ga halin da kike ciki ya zaki, da ya baki shawara da yanda zaki, da ya biya baki way out, da ya baki hanya mafita, to amma baki ba, sai da kika je ki aikata barnar, yanzu kuma kika zo kika yi, kin ce kin yi nadama. Allah ya yafe miki, Allah ya yafe miki, kuma kar ki gaya wa mijin naki, kar ki gaya masa, kar ki sanar da shi. La yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man dhulim, Allah baya so idan an yi mummunan abu a bayyana, a boye kawai, kada a bayyana. Abu na gaba shine, kenan wannan wa'azi ne ga maza da jan kunne ga maza, duk namijin da ya san yana da rauni kuma har matarsa ta kai gaba ba ta ji kunya ba ta kokanta masa, to fa aiki ya same shi ya tashi, maza ya miƙe ya rashin lafiya ne neman magani, idan da'if ne shi mai rauni ne to ya fa ba ta haƙuri gaskiya, ya ga yadda zai iya ɗauke mata kewa ya biya mata buƙatarta, in ba haka ba ya ba ta haƙuri ya sauwaƙe mata ta auri wani namijin da ya fi shi lafiya, dan kar a zo ana shuka ƴaƴan wasu a gidan wasu, kada a zo ana ta zinace-zinace na matan aure. To kaga yanzu wannan ta sanar ta kuma ja kunne kuma ta gaya masa kuma bai gyara ba, akwai larurar da tana iya gyaruwa, wataƙila bai da lafiya ya nemi magani. Akwai waɗanda suke ciye-ciye suke kashe kansu, namiji ne gashi a raye amma ya kashe kansa da zaki, yana shan zaki kamar yaro ƙarami, ba dole ka kashe kanka ba ka kashe mazakutarka, ko kuma yazo yana shan maiƙo shi ma yana kashe namiji. Duk ku tambayi likitoci za su gaya muku, musamman likitocin da suke kula da magunguna na gargajiya na zamani da kula da lafiyar jikin ɗan adam, za su gaya muku daina shan maiƙo, ku daina shan zaki, ku daina shan magi yana yawa a cikin abincinku. To duka waɗannan abubuwa ne da suke lalata ɗa namiji, amma da yawa yau daga cikin mazaje gani suke burgewa ne mutum ya ta yi, yana tara tumbira tara kitse yana wannan abun yana illata kansa a rayuwarsa har ya zo affecting iyalinsa abin nan, wannan ba daidai ba ne. Mutum yana ɗirkar mai, in an zuba mai ɗan wake mai ya kwanta, in an yi mai abinci mai sai ya kwanta, za ka yi biya haraji nan gaba. Duk wanda yake da wannan ɗabi'ar wallahi sai ya yi da na sani. Sannan kuma abu mai ciwo baya motsa jikin da zai ƙona ma, ka sha zaƙi baka motsa jikin da zaka ƙona zaƙin ya fita, ka sha maiƙo baka motsa jikin da zaka ƙona shi, baka shan maganin da zaka zubar da shi, kana discharging ɗinsa waje, to taruwa yake hallaka ka. Kaga mutum tim gashi a tsaye amma bai da lafiya, ka zo ka jawo matarka bala'i tana ɗauko maka ƴaƴan wasu tana samu a gida. Haka wannan mata ta je ta istighfari, ta je ta tuba, ta je ta koma ga Allah, ta je kuma ta nemi afuwar Ubangiji tabaraka wataala, amma fa na faɗa kar ta gaya mijin, sannan kuma laifi ne ta yi, zina ne ta yi, bai kashe aurenta ba, sannan kuma ta daina alaƙa da wancan mijin da take alaƙa da shi, wallahu a'lam. Sauran maza kuma a yi ƙoƙari a kiyaye, a kula da haƙƙin mata, a inganta lafiya, wannan larura ne kuma dole ne. Allah ya kyauta rayuwarmu. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa ita da mijinta sun yi shekara 6 bayan auren su, ya nuna baya so ta samu ciki sai dai ta yi planning. Haka ta haƙura ta yi masa biyayya. Sai dai ta yi wata 5 sannan ta samu ciki. To bayan ta haihu kuma ya bujuro da wani zancen, wai ta ƙara yin wani planning din, wai shi baya so. Ta yi ƙoƙarin nuna bana so, shine yake wulakanta ta, bai ba ta bin umarninsa. Sau da ya ga mahaifiyarta ta rasu, ya ce baya son ya haihu da ita ne, ba wai haihuwar ce baya so ba. Yanzu duk ta ce ya mata saki 2 tana idda, sai ce ta tafi gidansa, ta ce ba za ta tafi ba sai ta gama idda. To yanzu shi ne take tambayewa idan ya ce ya mai da ita ya halatta ta koma, saboda ya ce ya riga ya ce mata baya ƙaunarta. Ta ce kafin ya sake ta sai da ya dake ta, saboda ta mata nasiha akan abin da yake. Sannan ta ce akwai ƴar yayarta da take riƙo. Wai sai ya dinga kiranta a waya da daddare. Ita kuma tana tsoron kashe ɗan ya sa su sa aikata barna, shi ne da take neman
shi. Ka duba malam. Malam ka duba irin rayuwar gidajen malam. Rayuwar malam ba Hausa. Wannan abu mun yi sai ya isa Allah sauki. Allah sauki. Allah sauki. Allah sauki. Na farko dai ai ta gama ba da amsa. Ba ke kaɗai ba. Ina gaya wa duk matan duniya gaba ɗaya, duk macen da miji ya buɗe baki ce baya ƙaunarta, har ya iya buɗe baki ce baya ƙaunarki, to nan ba abokin zamanki ba ne. A ai zance ya ƙare, ba ka so na shikenan. Haka duk namijin da mace ta buɗe baki ta ce bana ƙaunarka bana son ka, ai an gama, zance ya ƙare. Ba ni da wata fata wadda zan ce miki ki ci gaba zama da shi in ba a yanayi na muguwar larura ba, tunda baya ƙaunarki fa ko kin koma gidansa to ba za ki ga aikin kauna ba, za ki ga tasku, za ki ga bakin ciki, za ki ga bacin rai. Kuma wannan yaryayar taki da take gidanki da yake kiranta da daddare suna hira, akwai hadari ko don wannan abin da yake yi. Ko ki kashe auren nan, kar a ji abin kunya, ko ki dauke yarinyar daga gidan gaba daya. Ita yaya take ta dauke ai ba lura bane ta kawo miki yarta, a kori yarinyar daga gidan, a daina alaka da ita. Kuma wallahi injiniyar kar kai mamaki, a kasa irin wannan wallahi zai iya wulakanta ta isallame ta yaje auro yaryar tasa. Kai hakuri, kar kai mamaki wannan maganar cewa baya kaunarta, wallahi ba mamaki, Allah kiyaye. Sun gama shiryawa ne da wannan yarinyar da yake wayar dare da ita ya kori wannan, kuma bai da ta ido zai iya zuwa guri iyayen wacce rice na santa, kuma iyayen wannan zamani marasa zuciya marasa kishi za su iya daukan wannan biyar su ba shi aure ta. Haka dai wannan mata ta shiga cikin masifa, ta koma baya kaunarta, ta koma yaje ci gaba da hira da yar yayarta, wata ila ya lalata da ita ba su aban bai da tsoron Allah.
Ina ma tsoron Allah, kana waya da yarka
a ba mala bai ba da haka kar ki koma. Na baki fata wannan ne a bisa abin da kika faɗa, a bisa abin da na auno miki, dan abin da ake cewa Laraba wannan a ka'ida usuliya ana cewa irtikabu akhafu dhararain, darar darar guda biyu, akwai darar na mutuwar auren ki zauna, akwai darar na in kin koma auren. Wannan dararain akhaf, wanda yafi kowanne sauki a ciki shine ki kashe auren nan karki da ki koma, ki zaman ki Allah zai baki wani miji yaje nemi matar da yake a tsawonsa. Idan ma yaryar ta ke gani yake so suka bashi, shikenan su je su aura ki hakuri. Ya fi miki sauki da wannan wulakancin, Allah ke yana
Allah saka da alkai. Wannan take cewa wai kishiyoyi ne gidansu daban sai yanzu aka haɗe su, to kwata kwata tunda aka haɗe sun ba zaman lafiya kullun cikin tashin hankali. Shine take tambaya wai ya halatta ta nemi saki tunda yana da damar raba su amma bai raba su ba.
To zaman yanzu zamani ya zo da gaskiya hada mata, wato ba kowane namiji ya ise ya hada mata a zauna lafiya ba gaskiya. Na farko akwai horiyar Ubangiji da yake nan, na biyu kuma akwai samun kyakkyawan tarbiyyar su matan, idan dukan su matan wayayyu ne sun samu tarbiyya da kulawa ta addini da tsoron Allah za a samu zaman lafiya. Na uku idan suna son mijin ba sa son abin da zai bata wa mijin, to suna iya haduwa su hada kansu su hakuri da kishin junansu saboda soyayya da suke wa mijin. Abu na hudu na ƙarshe, wataƙila idan aka samu kyakkyawan adalci daga mijin to wannan yana zaunar da su lafiya. Amma magana ta gaskiya, duk wanda bai da garanti akan waɗannan abubuwan kar ya dai hada matansa, idan dai yana da hali yana da iko, wanda yake da hali, wanda yake da dama, wanda yake da iko, yana da mata biyu mata uku, ya raba gidajensu kawai. Kun ji abin da nace, yana da hali, yana da iko, yana da dama, ya raba su kowa da gidanta. Allah ya sa albarka, ya yi ta ƙoƙarin ya zai haɗa kan ‘ya’yansa, Allah ya sa albarka, ya yi haƙuri da cefane da biyan kuɗin gas dobul, da kuma biyan kuɗin shayi da biredi dobul, da dai wahalhalun duniya gaba ɗaya, don shi ma raba matan yana da matsaloli nasu, ba na wasa ba. Aljihunka kam zai gaya maka, jikinka zai gaya maka, tabbas su mata sun fi son haka. Kuma magana ta gaskiya, rayuwar yau da gobe ta tabbatar an fi samun zaman lafiya haka din, in ban da fitinannun mata ba kaɗan. Matan da ba su da tsoron Allah suna nesa, wata fa ɗaya tana Nijar, ɗaya tana Kaduna fa, amma bom ake aika wa juna, miza tsakanin Isra'ila da Iran, dan bala'i. Ba zaman lafiya daga ƙasa da ƙasa da jiha da jiha, ba wai fa a gari guda ba, ba a ga maciji. To waɗannan mata fitinannun mata ya zai aura, waɗanda suke da ƙarancin tarbiya, to a nan gurin mijinki ya haɗa ku wuri guda, ko kuma kun kasa zaman lafiya, shawara ta gare ki, ba maganar saki za ki kawo min ba, a nan ki ce in ba ki shawara za ki zauna lafiya da kishiyarki. Ki yi haƙuri da ita, ta yi haƙuri da ke, kuma mijinku mai rauni ne. Malam, duk lokacin da ka ga mata suna faɗa a junansu, suna faɗa a junansu, to ko ka karka ƙara karka rage, in Allah ya sa da akwai raunin namiji a ciki. Wataƙila baya iya tsahautarwa, baya iya gane mai laifi a cikinsu ya ladabtar da ita, ya ɗau doka a kanta. To da ki matsanta wa mai gidanki, ya gano wace ce marar gaskiya a cikinku ya hukunta ta, ya fi sauƙi. Ba wai ke ki ɗauki mataki a hannunki ki kashe aurenki ba, wacce ta ci ki da yaƙi kenan. Kar ki bar gidanki, kina nan ki buɗe wa mai gidan wuta sosai, ki ce muku adalci. Ya daina barin kuna faɗa, ya nemo mai laifi ko da ke ce ku hukunta ki. Amma bana ba ki shawara ki kashe aurenki, ki ci gaba da lallaba ki ga me zai yi. In ba ki shekara ɗaya a nan ki lallaba, bayan shekara ɗaya ki sake dawowa da tambaya in muna raye, ki ce malam mun yi shawarar da kai ko mun samu nasara, ko kuma kike ba samu nasara ba sai mu ƙara miki wata shawara insha Allah. Na malam.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan daga Kamaru ya turo tambayar, ya ce al'adar garin garinsu, idan saurayi yana neman budurwa aka kusa auren, to idan aka ɗora mai nauye-nauye na al'adu haka, sai ya ɗauke ta, sai ya gudu da ita. Idan ya gudu da ita, to bayan kwana biyu ma za a iya ɗaura auren, za a iya cewa to an sauke mai waɗannan al'adun da aka ɗora mai nauye-nauye, kawai a zuwa ɗaura aure in 2 days time, bayan kwana biyu haka. Amma idan bai ɗauke ta ba, zai ta kashe kuɗi ne a yadda ya fi min bayani. Shi ne yake tambaya, to ya halaccin wannan abin da ake yi?
Bai halatta ba, haram ne. Ka ɗauki 'yar mutane da ba matarka ba, ka gudu da ita, ka je da ita ina. Kuma in ya je ya tafi da ita, ni zai raina hankali ya mu wannan tambayar ma, ya gudu da ita ya tafi da ita ya kai ta ina, kuma ya je ya yi mai da ita. Injiniya, kai ma za ka kama na wannan tambaya?
Al'ada ce, al'ada su ce, haka suke yi.
To ya kai ta, ya gudu da ita, yanzu ni yanzu in ce masa.
Ko gidan ka kai
shi haka? Ba ba na, ba ba na, ɗan zamani. Ba ba na, ina, ina, karka kuskura, karka yadda ka ɗauki mutane. In an sa maka nauyi ya maka yawa, ka gudu kai kadai, ka falla ka gudu, ka dawo Najeriya za mu baka masauki. In kai wata ɗaya mu ma muka gaji da baka tuwo, sai mu kore ka, ka juya ka tafi. Ka gudu da ita, ku tafi tare, a'a, ka gaya masa abin da zai yi. A'a, ta je ta ɓoye kanta mana, ita ta gudu ta tafi ta ɓuya, ta ɓoye kanta, shi ma ya gudu, ko ba ka bane, ta tafi ya wunda ya tafi duwala, ba Kamaru suke ba? Shi kenan, kowa ya kama gabansa shi kaɗai, tunda in kun gudun za a kyale ku, a yi muku auren ku. To ita ta gudu can, kai ka gudu can, ku je kuna waya, amma ku haɗu ku tafi, ka je ka ɓoye ta, daga baya ka dawo musu da ita, ka ce wa an ɗaura auren, da an ɗaura auren, wannan ba daidai bane, shakki yanci ne kawai. Kuma ni sai na tambayi ma mutanen Kamaru, gobe zan tambaye su, ni gaskiya ne wannan magana haka ne? Dab, yaushe za mu buɗe wannan ƙofar ta ɓarna? Allah kiyaye. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa ya halatta mutumin da ba ya iya sauke hakkin aure wa matarsa ta gida ya ƙaro wata, ta ce ba ya iya gamsar da ita, ta ce kuma tana kula da kanta, tana gyara kanta, tana komai, amma shi bai damu ba. Shi ne take tambaya, ya halatta ya je ya ƙaro wata?
Kalla hannuna.
To
me kenan?
Bai halatta ba.
Bai halatta ba. Ai, ta gama tattara dukkan mawani'u, dalilan da za su hana ya ƙara auren ai. Baya sauke nauyin aure, ita ɗayan ma baya kula da ita, abin da ya zama wajibi a kansa baya iya yi mata. To ya zai ƙara aure, ai aure bai kama shi ba, dan halacci bai halatta ba. Allah kiyaye. Na'am.
Wannan take cewa tana so malam ya yi bayani akan yadda mata suke yin walima a musulunci, kuma malam ya sata addu'a.
Ita walima, abin da ake nufi da walima, kamar yadda Imam Shawkani ya kawo a cikin Lailul Awtar, ya yi babi na walima musamman ga ɗaliban ilimi su koma, shi ne duk wani abin farin ciki da jin daɗi idan ya samu mutum ba laifi zai iya gayyatar mutane ɗaya biyu uku, ya dafa abinci iya gwargwadon sa ba alfahari, ya gayyace su, ya ce su ci abinci don su nuna wa Allah godiya. Maza suna iya walima, mata ma suna iya yi su a tsakaninsu. Walimar mata shi ne su haɗu su kar su haɗa da maza da mata, a'a, mata mata, maza maza.
Ba diji ba mai hoto.
Ba mai ɗaukan hoto, babu diji, babu mai kiɗe kiɗe da waƙe waƙe da raye-raye, babu. A ci abinci a yi raha, a gaisa da juna, a yi fata alheri wa juna, shikenan wannan ya halatta. Suna ne aka miki, wani saurayi ne aka ce an baki shi zai aure ki, takaddake ta jami'a ce ta fito, aiki ne kika samu, duk wani abin alheri da aka yi wa mutum ne ya ji daɗi, wata riba ce mai ƙarfi kika samu a kasuwancinki, duka wannan babu laifi, za a iya yin walima, a yi wa Allah ta'ala godiya. Kamar yadda na ce, mata suna iya yi, maza ma suna iya yi, wallahu alam. Kuma walima sunna ne, kamar yadda Imam Shukani ya faɗa a cikin Nailul Awtar, ya kama maganganun malamai da yawa akan walima da sharuɗan walima da dokokin walima. Na'am.
Allah saka da alkhairi. Wannan yake cewa menene makomar wanda sun ji labarin ganin wata amma kuma su ƙi zuwa idi, su ƙi yin sallah kenan da mutane, ko su ƙi ƙin ɗaukan azumi da musulmai baki ɗaya?
Usatu ne. In an ce usatu, ana nufin masu sabon Allah ne, sun aikata sabon Allah kuma sun yi laifi, sai su je su tuba, kuma kar su ci gaba da aikata haka. Dan wannan fito na fito ne da shari'a. Na'am.
Wannan yake cewa ya ji wani malami ya ce wai idan mutum ya ci loma guda ta haram sai an yi kwana 40 ba a karɓi sallar shi ba, shi ne yake tambaya, haka ne?
Abin da na sani a shari'a shi ne haramun ne cin haram, haramun ne cin haram, sannan kuma cin haram yana iya gadar da Allah ya mutum uquba ya ƙi karɓar ibadarsa. Amma kwana 40 ne, kwana 20 ne, kwana 1 ne, ban sani ba gaskiya. Amma dai na san cewa annabi ya ce kullu lahmin nabata bil haram fan naru aula bihi, duk tsokar da ta ginu da haram wuta ce tafi dacewa ta ci wannan haramun ne, wallahu ta'ala alam. Na'am.
Wala ta kare a kare ne yake cewa shi yaron shago ne amma ba a ƙayyade nawa za a dinga biyan shi ba, kawai sai dai idan yamma ta yi a ɗau abin da aka ga dama a bashi. To ya ce amma idan mai gidan nasa baya nan, so shi ma yana ɗauka wani abu daga cikin kuɗin. To amma ya taɓa jin wani malami ya ce wai in dai kuɗin da yake ɗauka ba za su taɓa jarin ba, ma'ana su raunatar da jarin, wai ba haramun ba ne, shi ne yake tambaya, haka ne maganar?
Kai ma ai ka san ba haka ba ne, shi sa ka daɗa tambayar. Da ka yadda haka ne, ai da baka sake tambayar ba. Kullum dai za ku yi fatawa dai, ku rinka samun malaman addini wanda ku san sun sani, kuma suna tsoron Allah, kuma suna bincike, ku tambaye su, musamman dai a wannan zamani. Yawwa, mutum ya daina zuwa yana jefa kansa cikin ainihin wato da na sani gaskiya. Na farko dai haram ne ka ɗauki dukiyar da ba taka ba, duk wanda yake kasuwanci da wani ya ɗora shi amana akan dukiyarsa, haram ne ya ɗauki kuɗin sai ta sarrafi da shi ba da yardarsa ba, ba da saninsa ba, ba da amincewarsa ba. Kwabo ɗaya idan ka ɗauka, wallahi sai ka biya a kiyama. Allah ya mana afuwa, sai Allah. Don haka idan an gama kasuwa kullum da yamma ana ɗaukan abin da za a ɗauka a baka, al'adar ku ce kai ka yadda, idan baka yadda ba sai ka ce mai gida ni kullum idan an tashi 5,000 za ka ba, saboda ai ka san kasuwar da ake yi, kuma ka san abin da ake samu, ka ya masa kawai kullum 5,000 zai baka, ya yadda bismillah, bai yadda ba a je mai ka an suka fita, shikenan, abu mai sauki. Yana zalunta ka kuma kana zuwa, kuma kai ma kana neman a baka ofar da zaka zalunta, ya malami zai ce maka da sunan malami ya ce wai kai ta ɗiban kuɗin wani, wai in dai bai taɓa jari ba, to jarin yaushe zai girma? Kaji malam, ana ta cinye ribar, kaga ba ta taɓa jari ba, to yaushe zai girma? Yaya wani zai baka wannan fatawar haka, kana ɗaukan kuɗin wani, shi bai san aikin da kake ba, bai san me ake baka ba, kuɗin ya ce maka je ka ta ɗauka, wai in bai taɓa jari ba? A yanzu malam, idan mutum yana da miliyan 100, ka sa yaro yana juya maka miliyan 100, kai akwai specific kuɗi da ka ware masa, kawai sai ka ce wai wai kullum ya ta ɗiba kawai, inda bai zai taɓa jarin sa miliyan 100 ba, ai zai ja kuɗi da yawa, zai ja kuɗi da yawa na haram. Wannan fatawar ba daidai bane, kuskure ne, saboda haka wallahi ka daina cin kudin mai gidanka, kuma ba sa albarka. Duk yaron da yake a shagon kasuwa yake taba kudin mai gidansa bana sa, bai wallahi yana cin haram, kuma kudin nan ba inda za su kai ka illa na dama da bakin ciki da za su jawo maka. Kuma wallahi za ka zo wata rana ka kasa bacci da daddare, sai bayan ka gama cin kudin ka shekara 5 6 7 20 an sallame ka ko kun rabu, bacci ya gagara. Wataƙila ka zama ustaz a lokacin, kai ba abinka koma ka bai da kuɗi ba, baka da shi, ka je ka koma ka ce wa alhaji gashi gashi wataƙila ba za ka ma iya ganin sa ba, ko ya mutu ko wani abu makamancin wannan. Ka shiga uku bala'i ya taru ma, ka fita kawai daga shagon, za ka iya hakuri da abin da yake baka karbi, ka jira zuwa lokacin da Allah zai buɗe maka naka. Ba za ka iya ba, fita daga shagon ka nemi wata sana'a ta jefe. Allah kare mu. Na'am.
Allah saka da alkhairi. Wannan take cewa wai ta yi laifi ne tana tashin mijinta a zahar da la'asar yake haɗewa, shine take tashin shi tunda azumi ya kama. To shine yake ce mata wai jahila idan ta tashe shi.
Ma'ana tunda azumi ya kama hada sallah yake a zahar da la'asar.
A zahar da la'asar.
Shi kuma wannan wata fatawa ne kuka bashi ko me?
Ina ga bacci yake yi kawai. Bacci yake yi kawai ta bacci. Ina ga ko ya je sallar dare ne.
In sallar dare ba goma ƙarfi ake ba, in da ka ba mutum uzuri ma fukarin ka bayarwa, ba suna kallon ka suna jin mai kake ba da. Ba daidai ba ne, kuskure ne mutum ya zama diman da'ima yana haɗa sallah, ba ki laifi ba din kin tashe shi ba komai, ki ce kin gode wa Allah da wannan jahilcin da zai sa ki sa mijinki kar ya shiga wuta, ba ki laifi ba. Ki fadakar da shi ba ki laifi ba, amma idan shi ya nuna shi mai ilimi ne, samu lambar wani malamin addini a kira, ki nemi izinsa a kira, ki hada shi da wani malamin addini, ki ce tunda kai malami ne to malami ga malami, sai ai fatawa ki ji ilimin mai gidanki, ba shi kiran ba, ai babu wani fada malam warai kuwa mu je.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan yake cewa ya tashi sahur ana kiran sallar karshe na daina sahur, amma yana da wani application na waya, shi ya ce ba mazaunin Najeriya ba ne, to a waya saura minti ɗaya wai da 'yan sakanni sai ya zuba abinci ya fara ci saboda ya tashi da yunwa sosai, sai da ya ƙara minti hudu sannan ya gama. To shi ne ke tambaya ya azumin shi yana nan?
Ba komai, azumin shi yana nan, ai yana da uzuri. Na'am.
Wannan yake cewa yana da buduba sai ya sai mata waya, suna waya da ita amma iyayenta ba su sani ba, shine yake tambaya, wani ya ce mai laifi ne, shine yake tambaya mallam waya abin yake
haka. Dai da ya gaya maka shine ya gaya maka gaskiya, bai halatta ba samari ku ji da kyau, bai halatta ba saurayi ya je ya lale kuɗi ya sai wa yarinya budurwa waya ba tare da izinin iyayenta ba, dan wannan shiga hakkin tarbiyyar mutum ne, wataƙila yana da ka'idarsa, yana da tsarinsa, baya ba wa 'yarsa waya sai ta kai shekara kaza, ko baya ba wa ɗansa waya sai ya kai shekara kaza. Yaya za ka zo kai breaking, ka karya, ka keta alfarmar gidan mutum da tsarin tarbiyyarsa saboda kana son 'yarsa ka ɗauki waya ka bata kana hira da ita da daddare? Wannan zalunci ne, haram kake aikata, kuma sai Allah ya kama ka. Kuma ku sani duk wanda ya shiga gidan wani ko ya keta alfarmar gidan wani, shi ma sai an keta nasa. Ku ji da kyau, waɗanda suke da wannan ɗabi'ar suna lalata 'yan mata, suna lalata tarbiyyar 'yan mata, suna shiga gidajen iyayen yara ba tare da izininsu ba, suna amfani da kuɗinsu da wayo na zamani suna lalata 'ya'yan mutane. Wallahi za ku amsa tambaya gaban Allah yawmul qiyamati, kuma rayuwa sai ta nuna muku cewa kun yi kuskure. Da haka ku bi wa mutane 'ya'yansu a hankali, idan za ka yi wa ɗan ƴar wani kyauta nemi izininsa kurum, ko ka aika masa shi ka ce alhaji ga wannan nace ko za a ba yarinya, in an ga ya dace, in bai dace ba su ajiye waya, ko shi uban ya ɓare ta ya rinka amfani da ita ba 'yarsa ka ba wa ba, ko ba ka bari ka ba wa 'yarsa lokacin riƙe wayar ta, bai bai ya ɓare ta ya rinka iPhone 17 ne kuke cewa ko nawa ne, a ga sai ya bare ta ya ci gaba da sawa. In ba haka ba kuma ka ce to in ba idan bai kamata ba a damu da wayata, shi kenan sai a damu ka da kayanka. kai kuskure kai laifi, kuma lalle ne ka je ka gaya mata da nemi izinin ubanta cewa ga waya an kawo mata an yadda. Yanzu sha ta fa magana da yarinya ba sai da izini ba, ba ma da waya ba, ka tsaye da ita a titi ma kai magana da ita ba sai da izinin iyayenta ba. To yaya wani zai zo ya sayi waya mai tsada ya ba wa yarinya karama ya rinka tashin ta karfe 3 dare yana hana ta bacci yana hira da ita ubanta yana kwance? Wannan zalunci ne wallahi, ku ji tsoron Allah ku gyara, kuma cin mutunci ne da bata tarbiyyar ƴaƴan mutane. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan yake cewa dan Allah mallan ya ja hankalin mai dakin sa akan hakkin aure. Yanzu haka wai daga zuwa biki, Kano ta zo biki daga Niger ne yace ta zo ta zauna, kuma iyayenta ba abin da suka ce, yayi bakin kokarin shi ta gidawa. Da farkon auren nasu ya tuba mata alƙawari zai kama mata gida a Kano, amma dai bai samu ya kama ba. Shi ne yake so a ja hankalin iyayenta, ya ce tunda ba matsala suka samu ba, dan Allah a dawo masa da matarsa.
To ina zan same ta?
Ta yi zai tura masa kan yin tsiya ne.
To Allah mai iko, wai iska na wahala mai kayan kara ko? Gaskiya ne. Kaga wasu injiniya wasu mazajen suna da haƙuri suna da ƙoƙari, kaga yana son matarsa. Yanzu kaga matar ce take azabtar da shi. Cewa ya yi matan tafiya ko a ba shi shawara?
Uwar matar ce mostly ita ta hana, haka yake tunani.
To shi ne na ce cewa ya yi a yi wa matar abin nan ko a ba shi shawara?
Duka biyun.
Eh?
Duka biyun a masa.
To bari mu fara ba da shawara, sannan kuma bari mu yi mata nasiha, sannan zan ba da shawara da ƙarshe ka tunatar da ni.
To,
yawwa. Na farko, baiwar Allah ki ji tsoron Allah. Ba ki da ƴancin da zaki baro gidanki na aure daga Nijar ki dawo Kano ki zauna. Daga zuwa biki duk kwana ɗaya da kika ƙara ba da izinin mijinki ba kina zaman haram ne, zaman wuta. Duk matar da ta fita ta bar gidan mijinta bighairi izini zawjiha wa bighairi rida zawjiha, ba tare da izinin mijinta ba, ba tare da yardar mijinta ba, kwanan da duk za ta ƙara to tana kwanan haram ne, kwanan wuta. Ki je ki ƙara wa kanki kwanaki da yawa ko ki kaɗan, ki bi mijinki ki koma aure. Kuma duk iyayen arziki, iyayen kirki, wanda muka sani na da da mutanen ƙwarai na yanzu, ba sa goyon bayan mace ta zo da sunan biki ko ta baro gidan mijinta zo ta rashe musu a gida, ba su kora ta tafi ba. Sai dai in zalunta ta ake, ko an bata da yunwa, ko ba ta da lafiya, ko akwai wata larurar da ya bukata dole sai ta zauna a gida. Wataƙila shi wannan wataƙila bai yi bayani ba, ko akwai wata larura ne da ta ajiye ta a gida. To kaga wannan na farko ta rena shi, ta rena dokar Allah, ta rena shari'ar Allah. To bai kamata yi mata da wasa ba. Duk matar da ba ta tsoron Allah, ba za ta bi Allah ba, ba za ta bi dokar Allah ba, to bai kamata miji ya ɗauke ta ya yi a hankali ba wajen ladabtar da ita. Ya kamata ya koya mata darasi, tunda ai Allah da ya halicce ta kama mata doka ai ba ta bi ba. Don haka lalle ne ya kafa mata doka ya ladabtar da ita akan wannan abin da ta yi. Kuma zan yi bayanin ladabin da zai mata, ba ita ce zai sa ba, ba duka zai ba, ba komai ba. Amma yanzu ya kira ta ya ce ta dawo, ya yi wa iyayenta magana ya ce su dawo, ya kuma gaya musu cewa yana bukata kai idan bai zai yi ba ya bugo mota shi ya baro Nijar din ya taho ya dauki kayansa. Ba wai yana can yana bugi hello 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 Hajji Aisha za ki dawo ba, sai dai su ganka anan daga Yamai ko daga Maradi ko daga Zandar ko daga ina ne, ka fito ka zo ka dauko matarka, ka zo kofar gida ka ce wa babanta Alhaji ba ni tahiya hidi da iyalina kwarai ku, kuma ba wanda zai goyi bayan uban yarinyar nan ko uwarta. Ai mata ka ce, amma in akwai uzuri sai su ma bayani. To abin da ya kamata ka yi kenan dan ka yanke musu hanzari. Abu na biyu malam, shawarar nake so na bayar shine kar ka bata kanka lokaci, kafin ta dawo ka gyara ɗakin da yake gefenta, ka gyara shi sosai, ka zabga mata kishiya. Shine shawarar da zan bayar. Ka zabga mata kishiya lafiyayya, kawai tana zuwa sai dai taga kanwarta tana gaishe ta. Hajji yaya aka yi? Lafiya kalau. Yaya gida? Sannu da zuwa. Tana karban kayanta. Wannan fa wace ce? Ka ce kanwarki ce na kawo miki. in za ta yi sama ta je sama jannati ta je ta dawo ta jira tace ba komai ki hakuri annabi Muhammadu ne yace na tsara aure dan Allah alaji idan kana da hali kana da iko ba kai ba duk mata duk mijin da matarsa take masa wulakanci irin wannan kuma yana da hali kafin ta dawo kawai yaga ta ƙara aure ya ta ga ya ƙara aure ba fada ba zagi ba da tazo tace alhajiya wallahi na matsu ne ke nake da ita Allah ya halatta mun najira na bude da wallahi matsuwa ne hajiya kai ka mata kishiya na san mata ba sa son wannan fatuwa amma kuma ita ce shawara zan bayar ka ga ya mai jarraba eh warai ku da gaske Allah ya saka da alkhairi na'am
masha Allah mai tambaya ta gaba take cewa wai mace za ta iya yin sallar dare lokacin Ramadan alhalin tana cikin jini
ba a sallah ana cikin jini sai dai ta zauna ta istighfari ta zauna ta hailala ta karatun Qur'ani na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa wai kafin su aure sun yi test din genotype amma dukkan su AS ne amma kuma duk da haka wai suka yadda aka daura auren a haka shine take tambaya wai sun yi laifi
ba wani laifi in sun ga za su iya jurewa wahalar
sun bai aure shine suke
tambaya tunda za su iya jurewa wahalar dama abin da yasa malamai suke cewa kar ayi wataƙila gudun wahala ba za ku iya jurewa wahalar ba ba za ku iya daukan nauyin shekila ba ba za ku iya jurewa zuwa asibiti ba tunda kun ga kun ji kun gani kun fifita soyayyar akan larurar da ku samu shikenan kuma zai iya yiwuwa su haifi wanda ba shekila ɗin ba zai iya yiwuwa zai iya yiwuwa kuma su haifi mai shekila ɗin zai iya yiwuwa amma dai a shari'a ba za a ce sun aikata haramun ba illa kawai a ce dai sun jefa kansu wahala kuma idan an zo irin wannan aiki a yi auren iyaye suka hana su ma ba su yi laifi ba saboda an samu wata larura da ta shiga tsakani na'am
Allah ya saka da alƙur'ani take cewa ita budurwa ce ba ta da uwa ba ta da uba kuma ba ta da ƴan uwa manya wanda za su maye gurbin iyayenta ta ce a gurin mahaifiyarta ita ce babba sannan ta suna buƙatar kulawa gashi kuma ita Allah ya jarrabce ta ta rasa mafita yanzu haka ta ce zaman gidansu ya gagare ta kuma ba ta da wanda za ta raba a danginta ta ji daɗi shine ta ce idan ta kama hayar ɗaki za a ce ta zama mai zaman kanta ba za a duba dalilin da ya sa ta kama ɗakin ba ta rasa yadda za ta yi ta ce kullum addu'a take tana faɗa wa Allah damuwarta amma tsananin maimakon ya ragu wai ƙaruwa yake shine take neman shawarar mali
Allah ya sauke to wannan dai gaskiya babban abin da take buƙata taimako ba ta da uwa ba ta da uba ba ta da wasu ƴan uwa manya da za su kula da ita kuma budurwa ce ba ta da mijin aure magana kama haya za a iya lalata mata rayuwarta a lalata tarihinta to kaga magana ta gaskiya nan kamata a taimaka mata a taimaka mata muna sanar da mutane ƴan uwa wanda suke tare da mu musamman mata manyan mata da suke da manyan gidaje kuma suke da iko suke da hali da wasu sana'o'i kun ji wannan baiwar Allah duk wanda suke ganin za su iya taimaka mata to za mu so haka sai a nemi lambar wayar injiniya a ji a wani gari take mu sa a yi bincike a tabbatar da abin da ta faɗa haka ne sai mu tallata wa ƴan uwa idan akwai wata babbar mace da take da babban gida za ta kula da ita ko dan aiki ta rinka mata a sa ta a islamiyya kafin a samu mata mijin aure an taimake ta gaskiya amma wannan rayuwar tana cikin haɗari gaskiya in akwai wani wanda yake da dama kuma na fi son na ce mace saboda mace za ta fi sa ido a kan mace ɗan uwarta kuma za ta fi ba ta kulawa namiji kuma saboda gudun fitina amma dai ba mu ƙi ba duk wanda yake gidan yana da damar da zai iya tura ta ko gidan uwarsa ta rinka kula da ita ko gidan wata matarsa idan babu wata fitina da za a ɗauke mata kewa ko za a ɗauke ta aiki a wani guri da za a samu aminci da security to za mu so haka amma duk wacce muka ba ta ita to fa tana ƙarƙashinmu ne tana ƙarƙashin kulawarmu za mu sa ido za mu rinka bibiyar ana kyautata mata ko ba a kyautata mata, kuma ana faranta mata ko za a faranta mata. Wannan inda wani zai dauke ta ko ta za ta dauke ta a bata kulawa a samu mata miji a mata aure da an yi jihadi. Kuma magana ta gaskiya, in wannan son sanar da ku wannan shiri da muke yi, wallahi muna tafiya ne da taimaka mutane. Ni ban gamsu da mu yi ta karatu a zo a kawo mana irin waɗannan matsaloli kuma mu kasa ya zamu warware ba. Gaskiya za mu iya gyarawa. To ya kamata mu rinka sa taimako a cikin wannan tafiya tamu, da agaji a cikin wannan tafiya tamu, zai yi kyau kwarai. Wannan yarinya ni dai ina tallatawa a taimaka mata. Haka duk wanda yake ya shirya zai taimaka mata, ko cikin matan da suke bin mu akwai wacce take ganin za ta taimaka mata, to a kira a waya, mu kuma za mu yi bincike a kan yarinyar mu tabbatar da ingancinta da ingancin maganarta. Shikenan sai a nemi 'yan uwanta ɗin na nesan sai a sanar da su, sai a taimake ta. Da an ci nasara kuma Allah ya bada lada. Da haka ita wannan yarinyar ka sa ta ci gaba da bibiyar mu, ka kira ta a waya ku yi magana, ka ji yaya take, sannan ka ji a wani gari take, ta faɗi garin take. To ta sake turawa ta faɗi garin da take, sai mu ga in a can garin ne za a taimaka mu a ɗauko ta za a yi. Amma dai sai an samu wanda za su kula da ita. Allah ya sa albarka, muna godiya. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan yake cewa mutum ne inda ake cire masa zakar fidda kai, sai aka manta ba a cire masa ba saboda baya gari, shi kuma bai cire wa kansa ba saboda yana zaton za a cire masa. Shi ne ke tambaya wai ya zai idan zai fitar kuɗi zai bada ko dole sai abinci.
Abinci zai bayar.
Ya ji wani malami ya ce wai idan ba a cire zakafin da kai ba azumin sa ba zai isa ba har sai ya cire.
To yana da uzuri ai shi. Allah baya daura mutum nauyin da abin da ba zai iya ba. Ya cire abinci ko ya bada kuɗi a sai abincin a bayar, ko yanda zai iya yi. Duk da dai lokaci ya ƙure, amma dai yayi kokari din yayi. Wallahu a'lam. Na'am.
Wannan take cewa dan Allah mallam ya taya ta da addu'a, mijinta ne ya rasu sai ta samu wani mijinta aura. To shi kuma ya zo ya ci mata dukiyarta. Yanzu ta ce har yanzu haka akwai babura bajaj a hannun shi. To amma dai ta ce ta bar shi da Allah. To amma wai ya ce mata wai ba za ta sake yin aure ba. Ya mutu wannan kurin
a ci mutane.
Ita kuma ta ce mai da ta aure shi gwandata mata a haka ba ta yi aure ba, ta ce tana da rufin asiri ba ta san ma iya abin da ta mallaka ba, gaskiya tana da kuɗi da yadda ta faɗa shi ne, saboda tana da matsayi a gwamnati sosai a yadda ta faɗa shi ne, take cewa malin Allah ya tata da addu'a kuma ya za ta yi. Ta tsoro ta yi ina ga da tire.
Ba wani tsoro gare ki, lahahun alaiki hajiya. Ai ba ki da wani tsoro, ba ki da wata damuwa. Na farko dai ina miki addu'a Allah ya ji kan mijinki da ya mutu, Allah ya yafe masa. Na biyu kuma ina jaddanta miki irin wannan aure da kika yi ba a ci sansara ba, tunda dai kun rabu duk da ya gudu da wata dukiyar ki babu komai. Allah ya mayar da alkhairi da dukiyar marayu da ya ci. Abu na uku, da a wasa cewa ba za ki aure ba bai isa ba, ƙarya yake ko waye shi. Don wannan ko mulki ne na Allah, Allah ne kaɗai ya isa ya ce ba za a yi ba kuma ba za a yi ba. Amma ɗan adam boka matsafi ƙarya yake, zai gama tsafinsa zai mutu ai. Ko yanzu ba ki aure ba ai zai mutu, ko ba ka bane. Kuma abin nasa zai iya yi fenin, tunda zai ba shi ne mai rabbul izzati ba, ba shi ke da rububiya da uluhiya ba, ai bai isa ba. Wannan magana ce ta jahilai, magana ce ta marasa hankali, magana ce ta marasa tauhidi. Mu ko muna gaya miki anan da ikon Allah za ki aure. Insha Allah ki kwantar da hankalinki kamar yadda yake ba za ki aure ba, mu ko muna sanar da ke in Allah ya sa da za ki aure. Yo ga ma dalilin aure malam. Allah ma ya gama yadda ai. Alhamdulillah. Kina da rufin asiri. Jama'a ga dama ta samu. Hajiya fa ta ce bata ma san me ta mallaka ba. Hajiya ta ce bata ma san me ta mallaka ba. Sannan kuma ta ce babba ce a gwamnati. Wannan kaga ai kaya ne babba. Kaya ne mai matsayi kenan. Aina. Na farko dai akwai alamun ya miki sammu ya miki sihiri. So ta samu lokaci sai ta kira, sai a bata maganin karya sihiri da shawarwari da yadda za ta yi. In ta samu lokaci ta kira ka, sai kamu magana, sai maka fodin addu'o'i da kuma ya za ta yi wajen karya sihirin. Mun fara karya wannan sihirin da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala. Na ɗaya kenan. Abu na biyu, shawarar ya za ta yi da ta ce, idan ta aminta abinda ta faɗa ɗin haka ne, mu kuma nan za mu samu mata mijin aure, in Allah ya sa. A guje kuwa, dan yanzu na san muna gama karatun nan, za ka samu wayoyi masu zuwa. Wasai ku da gaske. In kina so ma za mu iya samu miki wanda ma zai zama miki kamar messenger, tunda ke babban market ya ce ta gwamnati. Wani kuwa, wallahi tallahi, ya tuga ta a mota ya kai ta mijinta ne. Ya zo gida ya kula mata dukiyarta da yaranta. Ana aure lami lafiya, baki da damuwa. Yawwa. In ma a ce wani babban ma'aikacin gwamnati zai wahala a samu, amma wallahi akwai wanda suke in ƙanana wanda ba su kai ta ba za su aure ta. A guje kuwa. A irin wannan aure na rufin asiri wa zai wasa da shi? Sosai kuwa Hajiya, ba wata damuwa. Ai, tunda kika rubuto tambayar nan, insha Allah matsalar ki ta warware da ikon Allah. Da shi muka dogara, shi muke neman taimako, kuma in Allah ya sa da aure kam kin ma yi shi Hajiya. Tab, ballantana ma kin ce ba su san me kika mallaka ba. A guje kuwa. To jama'a dai ga dama na, amma duk wanda ya zo wallahi ya mun tace shi kwarai da gaske. Sai wani ya tsallako mana katanga ya ce gashi sai an caje ka sosai. Mata malam suna buƙatar taimako. Yanzu wannan babbar mace ce, babbar ma'aikaciya a gwamnati, kaga ofisin ta tana jiya mutane 100 kaza, ita ce uga kwata-kwata, amma kaga a jalibin aure tana da rauni. Da haka wannan shine amfanin mata su rinka kulla alaka da malaman addini, suna faɗin matsalolinsu da larurarsu. Yanzu a nan ɗin sai ga an warware mata damuwarta. Ta faɗa hannun wani azzalimi ya zalunce ta, ya kuma ce ga abin da ta tsorata. Ba wani maganar tsoro a cikin wannan. Bi idinillahi za a yi addu'a, kuma za a roƙan mata Allah. Insha Allah, ni dai a jikina ina jin cewa matan nan za ta samu rufin asiri, kuma za su samu taimako insha Allah. Allah ya taimaka.
Kuma take cewa ta aure dan uwanta ne, to suka haifi yara biyu tare da shi, sai Allah ya masa rasuwa, sai ta sake wani auren. To wai duk ranar zagayowar sandar mijin nata ya rasu, ma'ana sandar ya rasu, tana ɗora hotonsa a status tare da kalamai na alhini da addu'a da hotonsu da suka ɗauka tare. Shi ne ake tambaya, hakan da take ya halatta alhali tana da aure, amma tana tsoro hotunan tsohonin mijin nata wanda ya race ha hotunan su dai da
su. Bai halatta ba, bai halatta ba, bai halatta ba, bai halatta ba. Kuma kin rena wa mijin naki wannan na biyu, ko bai kamata ya kyale ki ba? Soyayya tsohon mijin ki daban, yawwa, tsohon mijin ki daban, san sa dake daban, hakkin miji ne yanzu kuma daban. Duk miji mai kishi da ya damu da me yake yi, ko da gawa ne ke ɗora hotonsa ba zai yadda ba. Ki daina yi, maza maza ki daina yi, ko da ya miki kara baya miki magana, to ki daina yi, ba da kyau. Haram ne. Na'am.
Allah ya saka. Ko ne yake cewa aski ya yi da azumi da rana, wai sai ya yanke jini ya fito, shi ne ke tambaya ya matsayin azuminsa zai rama shi ko ba zai rama.
Ba komai, azuminka yana nan, ba sai ka rama ba. Dan mutum ya yi aski ya cirje ƙurji, azuminsa bai karye ba. Na'am.
Wannan yake cewa ya halatta mutum ya yanke zumunci da gabaki ɗaya ga wanda wai suke munafittarsa, kuma wanda suke ƙuntata masa, da kuma cin mutuncin shi, kuma ya ce ba wani laifi ya ba, kawai hasada ce. Shi ne ke tambaya, ya halatta ya yanke zumunci da su?
A'a, bai halatta ya yanke zumunci da su ba. Har shi zumunci yake ne, su yanzu sun cuce ka, sun zalunce ka, kana bin su bashi a wajen Allah, Allah zai kama su. To kai kuma zumuncin da zaka yi da su ai haƙƙi ne, tunda akwai alaƙa da kai da su. Da haka kai ka sauke nauken alaƙa nauyin. Menene gaisuwa? Menene in an yi musu ciwo ka jajanta? In alheri ya same su kai musu fara, shi ne zumuncin ai. Idan sun buƙaci mu ko kai musu. Ai ka kai ne tunda ake maka hasada malam. Ai mai yanda ake maka hasada shi ne a sama ai. Yaushe kai kuma zaka dawo ƙasa? In ka yanke zumunci da su ai ka yi ƙasa. Kar ka yanke, ka nuna musu baka ma san suna yi ba. Maganin mai maka tsiya, maganin mai maka sharri, maganin duk wanda yake kulla maka wani abu, to ka nuna baka ma san yana yi, baka ci gaba da harkar ka kawai, to yafi ciwo, yafi karya shi. Allahu a'lam. Na'am.
Wannan take cewa mijin su ne wai baya ba su kuɗin kitso da lalle na sallah, kuma yana da hali sosai. Sai suka tambayi yaron shagon shi, to yaron shagon nasu sai ya ɗauki kuɗin ya ba su, amma ba su faɗa wa mai gidan ba. Shi ne suke tambaya wai da su da yaron sun yi laifi ko ba su yi laifi ba.
To hakkin ku ne gaskiya ya kyautata muku, ya muku abin da ya kamata ya yi muku a matsayin ku na matan sana'ori. Gaskiya hakkin sa ne ya kamata ya muku wannan. To amma wannan bai kai hakki ne da zaka iya daukan kuɗin mutum ba da izin sa ba. Kitso da lalle ai ba cin abinci bane. Ka gane me nake nufi?
Na sallah.
Kitso da lalle to na sallah ne. Ba damuwa. Kitso da lalle ba ci bane ba sha bane.
Gaskiya.
Kaman wasu abunan ne mukammilat ne. Complementaries ne. Ba abu ne na dole. Wanda za a cutu ba da sauransu. Abin da ya fi dacewa ya kamata yi musu. Tunda larura ce mace a wa mai yunashi abin hali ya ce wa bil kisami ghairu mubin, mace yar kwalliya ne, dole ta yi kitso, dole ta yi lalle. To kuma shi baya bayarwa, kuma da yawa gaskiya maza ba sa bayarwa. To kar ki sabar wa kanki ɗiban kuɗin mai gidanki akan wannan larurar. Yanzu ya kama ki kuna masata, ki a kori yaron shago, ke ma a kore ki. To amma da za ku yi dabara, in kun karɓi kuɗin sai kun yi kitson, kun yi lallan, sai ku ce mun ta neman ka ba mu same ka ba, amma mun turawa ne ya ba mu kuɗin kitso da lalle. Kun ga kun fita, ku sanar da shi ko da daga baya ne. Sai dai kuma zai iya zuwa ya kafa wa yaron doka cewa kar ya sake ba ku. Sai ku nema ta wata hanyar kuɗin kitso da lallen ku. Za ku iya nema ta wata hanya da yawa a cikin zamantakewar ku na aure da shi. Wallahu a'lam. Maza ku rinƙa ba wa mata kuɗin kitso, ku rinƙa ba wa mata kuɗin lalle. Abu ne mai kyau da na barka da sallah. Har albashi ma ni kamar ka san na ce a rinƙa ba su albashi ma. Har albashi ma na ce abu da wai na gama wannan fatawar wai mata na a gida na wai aka yanko karatun ana. Ana waya ko wani jawabi ana mun haka. Ana mun haka wai wani malami ne ke cewa ba mata albashi. Ne ce ku yi min addu'a Allah bani kuɗi zan samu ku albashi. Kware da gaske. In na samu kuɗi zan ba ku albashi. Yana da kyau wanda yake da iko ya samu dama ya sa wa matarsa albashi mai kyau wallahi. Ya sake mata kuɗi, wannan duk ba laifi bane. Amma idan bai da hali bai da iko ita ko matar da ya hakuri. Amma fa su ko ba za su samu albashin ba. Duk inda mace ta samu wadata ba lallai fa kai kuma a samu albashi ba. Yawwa. Allah da basi. Na'am.
Amin. Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa mahaifiyar su ce ta rasu a Ramadan, ta yi sahur na ran farko bata kai azumin ba, rashin lafiya ta same ta tun biyu ga Ramadan, bata san wanda yake kanta ba, kuma bata magana. Ranar 15 ga wata 9 su shi ne suke tambaya za a rama mata azumin ne ko ciyarwa za a mata.
Eh to duka wanda aka yi yayi, an ciyar mata yayi, an rama mata ma dai yayi. Amma dai an ce duk wanda ya mutu mun mata alaihi salam samu an wali yau. Yadda akwai sabanin malamai akan irin wannan azumi, wasu suna cewa na bakance ne, wasu kuma suna cewa azumi ne da mutum yana raye bai samu damar yin sa ba saboda rashin lafiya. Shi ka san rashin lafiya baya dauke ma azumi gaba daya. Akan ce ba za ka yi shi bane a lokacin an baka dama, amma za ka ciyar. Idan rashin lafiya ne da mamaye ko ba haka bane ba, to gashi kuma ta mutu ba ta samu daman ramawa ba, dan dai fita daga sabani kawai su rama mata ko su ciyar insha Allah. Na'am.
Allah ta kalle kai. Wannan take tambaya wai a sallah yamin layli an yi raka'a daya kafin a sallama sai mutum ya zo, to shine suke tambaya za a cika raka'a ko kuma kai ma liman yayi sallama za ka.
Zaka cika mana ya mulaini raka bibbi ne, in liman ya yi daya sauran maka daya sai ka cika, sai kuma ka je ka bi shi. Na'am.
Wannan take cewa mijinta bai da abin da zai fitar da zakar fidda kai, sai ta ara mashi kuɗi ya siya. Shine suke tambaya wai zakar ta yi?
To ita dai zakar fidda kai ba inda aka ce ka je ka ci bashi ka biya. Ai shi yana ci ma wanda za a ba zakar fidda kan ai tunda bai da kuɗi, ba wai ku jira makota in sun bayar ku karɓa ba. Me ya kai har da zuwa a je a ara masa kuɗi ya je zakka ta yi dani kun kyautata, amma dai nan gaba in aka wayi gari mutum bai da shi sai mai yi ko sai mai hali, wanda bai da shi ya zama sai jira kawai Allah ya bada, in aka kawo masa ya karba ya ci ko kuma ya karba shi ma ya bayar duk ya halatta. Na'am.
Wannan take cewa tana sayar da kaji, sai wani ya zo ya zabi wasu a cikin kajin sai ya musu shaida a jikin su, ya ba da rabin kudi ya ce daren sallah zai zo ya cika sauran kudin ya dauka. To ta ce kawai ranar kafin ya zo ya dauka sai guda biyu daga ciki suka mutu wanda ya yi wa shaidar. Shine take tambaya ya wannan cinikin yake a musulunci, zai maida za ta maida mishi da kudin ne ko kuwa kudin wanda suka mutu ko kuma dai kawai ya riga ya siya.
To kaji dai basu zama nasa ba, tunda bai dauka ya tabbata su gida ba,
ya biya rabin kudi.
Eh, kaji basu zama nasa ba, ya mu a fili yake. Da kaji sun zama nasa, ai da ya tafi da su, tunda bai tafi da su ba, yanzu wannan rabi da rabi ne, ya ba da rabi a ba ni sunan shi ko bai ba da rabi ba. Irin wannan idan akwai kikiyan fahimta raba asara ake, tunda ya hana ta tafi da su, da ta sai da su da an cije su ba su mutu ba, ko ba ka bane da an cije su ba su mutu ba, to ya hana ta tafi da su kuma a shekwanan su ya kare, kaga ya jawo mata asara. To ya kamata ya rage mata asara idan ta zo mai da masa mai kuɗi, tun me dalili, saboda ai yayi hajazi, ya yi menene zan ce, ya rike kasuwar a lokacin bata sayar wani ba, duk da shi bai karba ba, su ita ba su fitar da, bata fidda su daga hannunta ba, sannan kuma bata rike su gaba daya a matsayin nata ba da sauransu. Da haka irin wannan zama ake a teburin fahimta da tattaunawa, sai a sulhunta, ya rage miki asara, ke ma ki da wani abu na asara. Wallahu ta'ala a'lam. Na'am.
Mai tambaya ta gaba take cewa wai menene yawan menene maganin yawan mantuwa?
Karatun Alkur'ani da yawan istighfari, kamar yadda malamai suke faɗa a wurare da dama, da kuma a gane meye dalilin da yasa ake yawan mantuwa. Daga cikin dalilan yawan mantuwa, duk mutumin da ya dora kansa larurori da yawa da matsaloli da yawa, to zai rinka manta abubuwa, saboda abubuwa sun taru, kwakwalwar kwanjaccin take yi, ana dora mata abin da ya fi karfinta, to sai a rinka mantuwa, to sai a rage wannan shagulgula da kuma wataƙila damuwa. Idan mutum ya sa damuwa a ransa, ya shigalta da wannan damuwar, to yakan manta da wani abin da yake mai muhimmanci ya yi shi bai yi shi ba. To amma dai yawan karatun Qur'ani yana ba mutum nutsuwa da kuma istighfari, shi ma yana taimakawa, insha Allah sai ga an samu raguwar wannan abu. Wallahu a'lam. Na'am.
Wannan take cewa wai idan mutum zai fara alwala ko wankan tsarki a ban daki sai ya yi bismillah, wai tana yawan manta sai ta fara
zai yi bismillah a zuciyarsa,
eh sai ta fara bai take tunawa,
zai yi bismillah a ransa tunda ba ambaton Allah a cikin ban daki.
Ta ce ma a mata bayani akan wankan tsarkin.
Eh, wankan tsarki yadda yake shine, da farko an shiga za a yi tsarki, a wanke janabar in akwai a jiki, a tsarki full tsarki, ai karamar alwala, karamar alwala ita ce yin mara daidai, daga nan kuma sai a ɗebi ruwa sai a wanke kai haka gaba ɗaya sau uku. In na ce kai, ina nufin tun daga wuya haka, daga nan wuya har zuwa nan ƙoƙon kan gaba ɗaya a wanke sau uku. Idan mace ce sai ta tabbatar ruwa ya ratsa gashinta dole, duk yawan gashin ki sai ruwa ya ratsa shi, ko da kido ko ba kido, ki tabbatar da ruwa ya ratsa ya taba kokon kanki. Sannan sai a raba jiki bangare biyu, a wanke nan dama gaba daya a kai kasa, a wanke bangaren hagun gaba daya a kai kasa, ko kuma idan an wanke kan sau uku, to sai a ɗebi ruwa sai a watsa a jikin gaba daya a kai har kasa, da ƙarshe a wanke kafafuwa. Shikenan a wannan wankan yana tattare da alwalarsa, in an gama ba sai an saki sabuwar alwala ba, sallah kawai za a yi. Wallahu a'lam. Na'am.
Allah saka da ikonin take cewa wai ya halatta mutum ya bawa wanda ba musulmi ba maƙotansa abincin sallah, Suma kuma za su iya ba shi na bikin su suna yi?
Shi ya halatta ya ba su, don su ai ba su da wata dokar da ta hana su ci abincin musulmi, ya sani ya. Zaka zai iya ba su, amma su ba za su ba shi na Kirsimeti ya ci ba. Malamai sun hana cin abincin Kirsimeti, goyon bayan Kirsimeti ne. Da yawa yawa cikin maganganun dai malamai. Daka in sun bayar in aka karba a zubar da shi, ko kuma a san yadda za a yi da shi. In kuma za a iya kin karba a yi karba, kuma za a iya siyasa a karbe a san dabarar da za a yi dai, amma dai kar a ci. Allahu alam.
Wannan take cewa mutum ne ya yi aure sai ya ce wa matar zai mata kujeru a madadin sadaki, sai gashi bai yi ba, shine ake tambaya wai ya matsayin auren su?
Eh, aure yana nan amma ana bin sa sadaki, kuma mata su zai ne yadda da wannan. Aure yana nan amma ana bin sa sadaki, auren yana rataye ne kamar an yi aure ba sadaki, amma a maida sadaki ya zama bashi. Mata kuma su zai ne yadda da wannan ko iyaye. Eh, za ka mata a matsayin kujeru, kawo kuɗin ai, kawo kuɗin ai kujerun. Wannan arhar ta yawa ma, arhar da ƴar ta yawa a wannan zamani na rashin aminci. An nuna muku talaucinku ya isa, ce a'a ka ba mu sadakin mu, ma muna da abin da za mu yi. Ya ba ku kuɗin ku, ku ku je ku siya wa ƴanku sadaki kujerun da kanku. Allahu alam. Na'am.
Wannan take cewa tana son ƙarin bayani akan wainiyar umra ga wanda suke zaune a Saudiya. Shin dole ne duk sanda mutum zai je sai ya yi wankan tsarki sannan ya yi alwala, ko kuma idan ya yi wankan shi kawai ya yi alwala ya yi niyyar umra ya wadatar? Ya taji wani malami ya ce umra ba a yi mata wankan tsarki, indai mutum na da tsarki alwala kawai zai yi.
Shi asali niyyar hajji ko aikin umra, wannan wankan da ake yi na miƙati ba dole ba ne. Idan an samu dama an yi, yayi malam fiqh sun ce yayi. Idan ba a samu dama ba, ba a yi ba, ba komai. Haka kurin mutum zai daura ihramu sai dauki niyya yayi. Ko wanka ko alwala, in za ka yi alwala sai in lokacin sallah ne kurin. Amma ba lokacin sallah ba ne, in ka kulla niyyar a haka ba alwala ba wanka ma yayi. Wallahu alam.
Wannan take cewa tana auren mai mata, amma tunda aka yi aure ba a bai taɓa haɗa su ba, ita kuma tana zaune a family house ɗin ne, ma'ana gidan samijin dai. To wai ko ta zo ba ta ce mata ko sanni ba, ballanta na sallama. Shine ta ce ita ma ta ɗau alƙawarin idan ta zo ko saukar da kai ba za ta yi ba, ba za ta yi mata magana ba. Shine take tambaya idan ta hakan ba ta laifi ba?
Laifi na farko namijin ne, wanda zai auri mata guda biyu bai haɗa su ba, ba daidai ba ne ba. Inda har mata na zuwa gidan family house ɗin, ita ba za ka haɗa su ba. Sai ka zo ka mutu sa, za su haɗa in ka mutu wajen rabon gado. Kuma wannan da kan mutum da kansa ya raba kan ƴaƴansa, ka ce ƴaƴanka su yi gaba. Irin wannan ɗabi'a da wasu mazaje suke, mutum ya yi aure ya ƙi haɗa matarsa da abokiyar zamanta, ya ƙi haɗa zumunci a tsakanin su, wannan ba daidai ba ne kuke maza, wallahi ba daidai ba ne, kuskure ne. Allahumma illa in akwai wani uzuri karɓaɓɓe wanda ya sa dole sai an yi haka saboda fitinar wasu matan, to wannan a iya yin haka. Amma haka ana zaman lafiya, har tana iya zuwa gidan iyayenka ba ka haɗa su gaita, ɗaya ba za ta gaida ɗaya ba, ba gashi ka zo ka ƙulla gaba tsakanin su da faɗa ba. Laifin farko namijin ne, albadi azlam, na ɗaya kenan. Abu na biyu, ke ki haƙuri, in sun yi rashin hankali ke bai kamata ki rashin hankali ba. Ba komai durƙusawa da ba gajiya ba ne, ajiya ina gajiya, lafiya ƙalau, sannu ya yara, to mun gode, Allah ya saka da alkhairi. Ai ke ƴar uwata ce, na daga miki gaisuwa ne mu gaisa. In ta ki amsawa shi kenan kin sauke nauyi, sai ki gaya masa ki ce na gaida mataka ta ki amsawa, na sauke nauyin shari'a, da ka ya rage gare ka, za ka daidai tsakanin mu ka samu lada, to kuma za ka jira Allah ya ƙona ka, ka sabbaba gaba tsakanin mu, to wannan kuma shi ke. Wallahu alam. Na'am.
Wannan take cewa don Allah malam ya yi musu bayani yadda ake yin sunan rawatib,
Sunan rawatib su ne sallolin da annabi ya irga su raka 12, cewa wanda ya kula da su, Allah zai gina masa gida a gidan aljanna. Raka'a biyu kafin asuba, rakatan alfajiri. Raka'a hudu kafin azhar, shida kenan. Raka'a biyu bayan azhar, takwas. Raka'a biyu bayan magariba, goma. Raka'a biyu bayan isha'i, sha biyu. Wannan su ne sunan rawatib, su ne ake so a kula da su kullum idan an yi sallah a rinƙa yi. Allah ba mu ikon yi. Kuma annabi ya ce duk wanda yake wannan, Allah zai gina masa gida a gidan aljanna. Allah zai gina masa gida a gidan aljanna. Allah ka gina mana kuma ka ba mu ikon kulawa. Na'am.
Wannan take cewa mahaifiyarta ce take nuna bambanci a kan yaranta, wasu take nuna wa so, wasu kuma ta zame musu kamar yaduko. Ni dai ba san me yake nufi ba. Suna kokarin
yaran mutanen Gombe kenan
da suna kokarin kyautata mata, har sun fi ma wanda take so din yi mata hidima. Abinda yasa wai ba ta son su waɗannan din tana take wulakanta su, saboda suna faɗa mata gaskiya. Misali suna ce mata ta daina zuwa wajen boka, ta daina yin faɗa da mutane, ga rashin son wuridi, ga son kallon fim. Tace suka ce kuma ta tsufa. Amma wanda suke ba sa nuna mata kuskurenta, komai take yi daidai ne a gurinsu, to su wannan ana zaman lafiya da su. Har da kansu ma wai suke ɗaukanta su kai ta wajen boka, shi ne suke so don Allah. Wai wanne ne ya fi daidai a cikinsu?
Masifar ta yi yawa, ga kallon fim da tsufa. Mace tsofai tsofai tana kallon fim, ga mace tsofai tsofai tana ƙin sallah,
ta zo wajen boka.
Mace tsofai tsofai ga zuwa gidan boka, duk tarkacen duniya ya haɗu kanta. Ga kuma zalunci tsakanin ƴaƴanta da rashin nuna adalci tsakaninsu. Wannan tsohuwa kar ku bari ta mutu a haka, ku taimake ta, ku kamo hannunta, ku fitar da ita daga halaka. Wanda duka waɗannan abubuwan gaba ɗaya dalilai ne na shiga wuta. Allah ya sa ta gane, Allah ya sa ta kiyaye. Su waye suke kan daidai? Waɗanda suke gaya mata daidai gaskiyan, wanda suka maida ita kamar suka maida ta maida su kamar yaduko. Nan ce yaduko kamar kishiyar uwa kenan, kamar ba ita ta haife su ba. An gane? To wannan su ci gaba da gaya mata gaskiya, su ci gaba da ainihin wato a girmama ta, kuma suna gaya mata gaskiya, koda ko ba ta ba su hakkin su, koda tana zalunta su. Su hana ta kallon fim dan haram ne, su hana ta jin kiɗa dan haram ne, su hana ta sakaci da sallah dan haram ne, su hana ta zuwa gidan boka dan haram ne. Su sani uwarsu ta haɗa dukkan masifu da za a shiga wuta, Allah shirya da ita. Na malam.
Wannan take cewa malam Allah ya karbi ibadunmu, dan Allah bai sallar zaune take so a koya mata, da kuma wanda ya kamata su yi ta. Su waye kamata su yi ta?
To na farko dai sallar zaune a bani sunan shi, waye zai, wanda yake da larura, wanda ba zai iya a tsaye ba, ba zai iya a kishin gida ba, shi ne zai a zaune. Abin ba wahala, duk wanda in ya miƙe ba zai iya tsayawa ba, ko in ya kishin gida. An gane ko? Istinad ba bi ghairi istinad, kamar yadda mai alari ya yi bayani waye ne zai sallar zaune, yaushe ya halatta ya sallar zaune. Wanda bai da gabar da yake zai iya tsayawa kuma yake da larura sai ya zauna. To kuma ana yin sallar zaune ne, nadewa ake, kafafuwa ake nadewa haka, sai a yi. Insha Allah za mu yi kokari, ka rubuta ka ajiye wata rana sai mu samu lokaci. Yanzu dare ya yi, sai mu yi shi a aikace yadda ake yin sallar zaune ɗin complete. Insha Allah a bi mu bashi, insha Allah ta'ala. Almuhim dai a zaunen dai mutum zai yana sunkuyawa, yana ɗagawa. Idan zai iya yin sujjada yana zaunen, to yana zaunen ya yi sujjada. In ba zai iya ba, ya yi ima'i, yana mai imani. Wallahu a'lam. Na'am.
Allah saka da alkirmi. Tambaya ta ƙarshe yake cewa shawara yake nema a wajen malam. Yana da mata, ya ce aurensu bai wuce shekara ɗaya ba, amma ta matsa masa wai sai ya sake ta. Ya ce ya sai mata mota kusan sau uku. Ƙwarai kuwa.
A cikin shekara ɗaya?
Ƙwarai kuwa.
Ga 'yar gata kuma haka tana nema a sake ta.
Yace ya sai mata mota kusan sau uku, ta ce ba ta so. Yace kudin kowace motar da yake sai mata ta kai miliyan 20, amma wai ita kalar ta abokin zamanta take so wato uwar gidan shi kenan ko dai daga cikin matansa yace shi kuma ba zai sai mata irin wannan ta uwar gidan ta ta ba a yanzu yace cikin kasa da shekara daya kai ta umra da kasashen duniya har sau biyu ta kasa da shekara daya sannan yace mata menene matsalar wai ita wai dole sai an sai mata mota irin ta wannan wacce suke shekara 14 din da ita shine ke neman shawara mai
to na farko ina masa addu'a Allah saka mai da alheri kaga injiniya ku ne wani lokacin kuke cewa mata maza ba sa kula da mata ba sa kyauta ta musu kaga dai yanzu wannan kam ai ya sauke nauyi
gaskiya
motar miliyan 20 sau uku kaga yanzu wannan ba motar take so fitina take so fitina ne da mugun bakin kishi kawai dake damunta sannan ba sai kai magana sauran jin dadin rayuwa ba gaskiya ne to abinda zai yi shine na farko ya samu wani malamin addini ya hada ta da shi ga shiga ita ko ta waya ko ta zahiri ayi mata nasiha ta ji tsoron Allah kuma ba hakkin ta bane mata ku jiya ba wata mace da ta isa ku yi hakuri na amfani da wannan kalmar saboda an auro ta amarya ki zo ki tarar da mutum yana tare da matarsa uwar gidansa shekara barkatai ya mata wata hidima ta duniya ki zo ki ce wai dole sai an miki irin wannan abin da aka yi wa uwar gida inda a lokaci guda ɗaya ne ya zo ya sai mota zai sai musu to sai a ce equalizing yayi iri daya wancan ya sai mata wannan ya sai mata ko kuma ya duba ainihin wato darajar motar wannan mai daraja kaza wannan mai daraja kaza amma ki zo ki tarar da mace da ita da mijinta sun yi shekaru wata kila ta wahala akan sa ma tun kafin ya samu kuɗin ke sai da aka samu kuɗin ma aka neme ki ke sai da aka samu wadata aka neme ki ke dan wala Allah ma kuɗin kika gani kika aure shi misali wata kila da yana cikin talauci da uwar gidan ta aure shi da yanzu baki aure shi ba da wani zaki aura ba shi ba kuma ki zo ki ce wai dole sai ya sai miki mota irin ta uwar gidansa kar ka saya shine shawara ta kar ka saya in kai dai cikakken namiji ne ka ce ba za ka saya ba sannan kuma ba za ka sake ta ba sai ta tabbata duk gurin alƙalin da za ta tafi ya mata shari'a idan kuma ta matsa sai an sake ta to akwai wata fatawar bayan wannan amma in dai akan wannan ne akan san zuciya ne akan ba daidai bane wannan shawara ta farko kenan shawara ta biyu su mata irin waɗannan in suka kafe suka kafa wa mutum doka suka dora shi yazo ya bi to nan gaba za su kirkiro wani abu ne bayan wannan kuma su zai da dora maka kuma dole sai kai so zaka yi losing control zaka yi losing husbandship din cewa kai ne miji zaka yi losing din sa za a waye gari ita take juye gidan ka tura mata wannan sakon da wannan fatawar da na bayar ka kunna mata da gani ka gaya mata wallahi ba hakkin ta bane ba hakkin ki bane Hajiya ba hakkin ki bane ba daidai bane kin zo da son zuciya amma fa idan abinda ka faɗa din haka ne a zuci kai kuma dan haka kar ka sai motar ka sai mata motar da kaga zaka iya wanda kaga ya dace da ita shi daman sai mota ba ya cikin sharadin aure ba inda aka ce wai sai ka sai mata ka mota ko da mota ko ba mota za ta zama aure hawa mota ta zo ko zaman aure ta zo ba hawa mota ta zo ba to wannan kenan abu na uku idan ka matsu da ita baka so ta ku rabu tunda ta matsanta ta ce sai an sake ta kuma kai baka so ka sake ta shikenan ka je ka sai mata motar ka bata amma fa ga consequences din da zaka iya tarawa nan gaba idan ka yarda zaka iya sabiyar da girman ka ka sabiyar da ainihin wato ikon ka a gidanka ka dawo ka bita to sai mata motar shikenan tunda dan akan zaman mota za ta yi auren. Kuma irin wannan aure yana nuna cewa duk matar da akan abun duniya za ta bude baki ta ce ka sallame ta, to wannan yana nuna fa ba dan Allah ta aure ka ba. Wannan yana nuna cewa tana da san abun duniya ne. To kuma ka sani cewa ba za ka taba gamsar da mace mai irin wannan dabi'ar ba. In daka ta hada mata duniya sai duniyar da ta zaba. Wai ka kai ta kasar waje, ka kai ta umra. In gidan sarauniyar Ingila za ka kai ta. In dai baka mata abin da take so ba, to ba za ta dauke ka da daraja ba, dauke ka da kima ba, kuma za ta ce sai ta kashe auren. Kuma galiban irin wannan auren daman Allah ya sauke, in ba su abokai ne take son ta ba, ita ce take son ka. Dan matar da ita take son ka, ai ba za ta yi maka wannan hukuncin ba. To amma dai ba zan kashe ma aure ba, kuma ba zan cire maka hofa akan matarka ba. Amma ni dai shawara ta farko, ka mai da ka nemi shawara, dan Allah kar ka sai motar nan. Ka sai mata motar da ta dace da ita, shine kai mata. Kuma sayan mota a cikin aure kyautatawa ne, ba dole bane. Ka sai mata motar da ta dace da ita, ka bata. In tana so alhamdulillah ta, in bata so in kaga kura yayi yawa ka dauke ta kai ta kasuwa ka sai da ita. Na ɗaya kenan. Na biyu, in kaga fatawar ta maka nauyi ko shawarar ta maka nauyi, to kaji dai abin da na gaya maka, sai ka sauka daga matsayinka, da dai ka je ka ba uwar gida hakuri, ka ce Hajiya zan sayo wa amarya ta irin motar ki. Dan shi ma wani sabon rikici ne. Sai ka je ka sai mata, da je ka dauki wulakancin da zaka dauka, kuma tunda ka fi santa akan wato ba ni sunan shi ka tsare daraja ka da kimarka. Allah ya gane da mu. Irin waɗannan mata Allah shirya da su. Kuma ina tunatar da ke baiwar Allah. Fadin annabi cewa ayyu mamra'atin sa'alat zawjaha talaqan fi ghairi ma ba'atin. Duk matar da ta tambayi mijinta ya sake ta ba tare da wani ba'asi ba, ba tare da wani dalili ba, to wallahi ba za ta ji kamshin aljanna ba. Fa inna rihaha la tujadu min masirati 500 am. Ana ji kamshin aljanna ne tafiyar shekara 500. Dan wannan wallahi neman sakin nan da ta yi, in dai abin fatawar da ya bani, ina da maimaitawa, in abin da ya gaya mana ne, wannan ba ba'as din da ya cancanta a kashe aure bane. Babu dalilin da za ta ce za ta kashe auren ta akan wannan abu. Da haka kin nemi ki kashe aure, babu dalili, tsaba son duniya ne kawai. Allah shiryar da ita, Allah shiryar da mata irin waɗannan. Kuma mallam dama ana faɗa mata suna da samun wuri. Allah ya sani muna kula da haƙƙinsu, muna cewa a kyautata musu, amma wasu su ba su da kirki wallahi. Suna da, in mace ta samu wuri mallam ta rinka nika namiji, wallahi ko fulawa ita fi, ita fi ka tsaki. wallahi tallahi ka tsaki. Suna da wahalan sha'ani. Allah ya rufa su. Allah ya ba mu mata masu tausayin mu, mata masu jin kai. Allah ya shirye mana da 'ya'yanmu da zuriyarmu. Anan za mu dakata insha Allah, saboda ƙurewar lokaci. Mutane, muna muku barka da sallah, kuma mun dawo da wuri ne saboda na san ana samun hutun aikin hajji. An yi hutun azumi dogo mai tsawo wajen wata biyu, dan kafin azumi ba ina jin mun ta hutu. To ka gani, to ga kuma wannan wataƙila ana cikin yi, za ka ji an ce an zo aikin hajji. Babba sallah ta zo an daɗaɗe da karatu, shi yasa muka so mu rage. Yanzu injiniya yake nuna mu muna da fatawowi a ƙasa sun fi 2000. Fatawa a ƙasa wanda mutane suke so amsa mu sun fi guda 2000. Duk an turo kowa bulu 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 ko girin girin, yana jira a bude amsa masa. Ku yi haƙuri, insha Allah za mu yi tsinta a hankali hankali, muna ta rage muku. Fatan mu Allah ya ba mu ikon amfanuwa da abin da muke faɗa, kuma mu ya ba mu ikon gaya muku daidai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sai gare ka.
To mun sauraro duka anan muka zo ƙarshen shirin. Muna godiya ga wanda suka da wannan shiri kai tsaye. Akwai Lukman Dole Nawaila, akwai Aminu Ibrahim Gadi, da Ahmad Ibrahim Gidado. Muna godiya ga wanda suke wanda yake tace mana wannan tambayoyi, ya ƙara editan din su Mala Abdullahi sakatare, da kuma Malamar Hafsat Itama da take dauko tambayoyi daga group da fatawoyi tana turowa. Muna godiya, Allah ya saka da alkhairi. Mallam, akwai wanda ta turo ita ma Adda, tana cikin wani hali. tantance specifically dan Allah malamin sa ta addu'a sai mallan ya rufe mana da addu'a
to duk wanda suka turo da ayi musu addu'a da wanda muka iya karanta da wanda bamu iya karantawa ba da ni kaina da nake kokarin karan bani wajen amsa wannan tambayoyi da dukkan waɗanda suke sauraron mu da kai kanka da kake karanta tambayoyin duka Allah ya biya mana bukatun mu Allah ka biya mana bukatun mu Allah ka yaye mana damuwoyin mu Allah ka cikin iyayen mu Allah ka samu cikakken imani muna kuma roƙon Allah Allah ya mana ni'imar zaman lafiya a wannan ƙasa ta mu ta Najeriya ya yaye mana bakin ciki ya yaye mana damuwa ya raba mu da talauci Allah ubangiji ya ba mu shugabanni na gari masu tsoron sa masu tausayin mu masu jin ƙai سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم